Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, barkamu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku da kuma shawarwari. Wannan shine shirin kashi na 76 a yau 27 ga watan Safar Hijira 1448, wanda ya daidai da 11 ga watan 8 shekara ta 2026. Suna na injiniya Abdullahi Adam Musa, kuma wannan shirye na zuwa kai tsaye daga Ansar studio da ke Kano. Kamar kullum muna tare da babban malamin mu associate professor Abdullahi Usman Umar Gadaka. Muna yi wa malam barka da zuwa. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin. Mai tambaya ta farko bayan sallama ta ce cewa wai duk lokacin da sha'awa ta dame ta, takan haɗe cikin ta tsamar da su sannan ta ji sauƙi. Ta ce jama'a akwai wani ƙararrawa da yake fitowa mai yauƙi. So shi ne take tambaya menene hukuncin ta, kuma za ta yi wanka ne ko ba za ta yi ba.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واخلق عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركم دا ساكي حسن شيوا اولا انا كما اول شيرينا من اول كان سبعين دا شدة واتنا تنبيا دنگاني دا امباني دا جيكي نمبيم اتا تشعوا kuma har wani abu ya fito. To ita dai sha'awa asali shari'a ta so abu ne guda biyu. Ko dai idan mutum yana da hanyar da zai zartar da ita ta halal, to ya zartar da ita, wanda wannan hanyar ita ce kuma ta aure. Abu na biyu kuma sai mutum ya kame sha'awa, shi ne shari'a take so kame ta. A kame ta a daure ka na yadda kowa yake zo nema. To wani zai ce to ta wace hanya zai kame sha'awar tasa? Da Allah ya karantar da mu hanyoyi da za a kame sha'awa. Akwai azumi,
ya ce wato wallahi yastati faman lam yastati, wanda ba shi da iko ba shi da halin yin auren, wancan na farko kenan. Wa alaihi bisawm, na hore shi da yin azumi. To sai mutum ya yi ta azumi da ya yi ta wannan matsi-matsi, ko ya yi ta wasu abubuwa, ko istimna'i ma da wasu ke amfani da gabansu maza, duka wannan abubuwa ne wadda shari'a bai aminta da ba ta aminta da shi ba. Kuma idan mutum ya fitar da wani abu, idan maniyi ne, in har maniyi ne, to sai an fitar da, sai an yi wanka, lalle za a yi wanka. Idan kuma ba maniyi ba ne, to maziyi ne kenan. In farin ruwa ne, maziyi ne. Idan kuma ruwan fari ne kamar madara ko kamar koko, to wannan mani ne sai an yi wanka. Daka ya danganta ga irin ruwan da ya fito din, kuma ya kokari ayi aure, ko kuma abu waɗannan hanyoyi da shari'a ta ce mutum ya nazimta. Kuma idan ana kallace-kallace da ake tayar da sha'awa, to mutum ya daina waɗannan kallace-kallace. Wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa menene hukuncin namijin da baya ɗaukan haƙƙin ƴaƴansa, komai da ya shafi haƙƙinsa na makaranta, lafiya da abinci duk bayan.
To duk namijin da yake da wannan ɗabi'a na wasarere da haƙƙi na larurar ƴaƴansa, to yana cikin babban laifi ƙwarai, yana aikata haramun, kuma sai Allah ya tambaye shi. abin a tausaya masa ne a masa addu'a Allah shirye shi yana aikata laifi babba wanda duk Allah ya bashi yaya ya watsa kashin su ya bashi iyali ya watsa kashin su ya tani cewa akwai tambayar Ubangiji a kansa saboda duk wani wajibi da mutum ya abandane duk wani wajibi da mutum ya watsar ya bari bai sauke shi ba to lalle akwai wato ukuba akai da mu malamai suka ce abinda Allah yake wa mutum ukuba shine idan ya bar farilla ya bar abin da yake wajibi saboda ka tsoratar da shi Allah a tunatar da shi lahira kuma a nuna masa hadarin abin da yake fuskantar sa na wasarere da zubar da hakkin iyalin sa wallahi alahu nan
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wai idan mutum zai fara sana'a ana cewa wai juma'a da za ta yi kyau daga Laraba ake gane ta shine yake tambaya mutum zai iya farawa kowace rana ko kuma sai dai ranar Laraba wai tafi nasara ne ko ne
juma'a da za ta yi kyau daga Laraba ake gane ta wannan magana ce mutane suke hasashe suke kirdado amma a shari'a ba ce dan mutum zai fara sana'a sai ya zabi Laraba ko ya zabi juma'a ko asabar ba duk ranar da ya ga dama ya zaba babu laifi an samu dai manzo Allah idan zai yi tafiya yana zaban ranar Litinin ai ranar Alhamis yayi tafiya amma dai mutum ya zabi kowace rana yayi sana'a sai wannan yayi babu laifi na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ne ya tafi karatu ƙasar waje kuma shekara hudu zai ita kuma ta ce ba za ta iya ba yanzu kusan shekara ɗaya kenan tana takure shine take so mallam ya bata shawara
to a maganar namiji a wuri mace ya tafiya ba ta yi shekaru wannan ba addini ba ne kuma ce ta haƙƙin shari'a ce ta aure sai dai in akwai yarjejeniya ita matar da take haƙƙinta ne ta sariyar kullum abin da aka wajabta maka dangane da wani to wanin da aka wajabta maka sai ya ce shi ya haƙura to wannan abu ya zama halal ba laifi yanzu haƙƙinta ne mijinta ya kasance yana kusa tare da ita kar ya tafiya ba ta sai ta yadda za ta zauna ta zaman jiransa shekara hudu ko shekara goma to nan babu laifi amma matukar ba ta yadda ba ta nuna ba ta aminta ba to dole ne sai an samu mata mafita ko dai ta je ta same shi ko shi ya rinka zuwa ko kuma ta tattara ta koma can da zama ko ku ta rinka zuwa ta je ta dawo idan ba a yi ɗaya daga cikin wannan ba mijin bai yi ɗaya daga cikin wannan ba kuma mace ta ga ba za ta iya jurewa ba to da ta je ta fada halaka da ta je ta fada zina to ai hakuri a raba auren ta san cewa ba ta da miji sai kuma ta kama zawarci Allah ya kawo mata wani mijin ta je ta yi aure amma dai idan ta ga za ta iya jurewa ta juren shi ya fita jira shi tunda sun yi yarjejeniya watakila kafin ya tafi amma tun daga kanta ta nuna alam cewa fa ba za ta iya ba to ina ba wa iyaye shawara lalle kafin ku kashe auren ku kai masa matarsa ko ta yi wata ɗaya wata biyu ya tara kuɗi ya kama gidan haya ko hotel ko sati ɗaya ko sati biyu ko kuma shi ɗin a neman masa kuɗin jirgi duk abin da ake yazo ya ga matarsa wani irin karatu ne mallan yanzu mutum zai tafi a duniya wani irin karatu ne wannan mutum ya tafi a duniya shekara hudu bai zai zo ga iyalinsa ba duk duniya ba na ji akwai irin wannan karatu sai dai kawai watsar da haki ko kuma ya tafi karatun bai da hali bai da iko to ba sai ai mai karo karo ba a tara mai sadaka sai mai tiket ai ya cancanta idan shi bai iya daukan kudin hotel din ta in ta je can ba to ai yana da gida sai mai karo karo a sai mai tiket ya zo ya ga matarsa gaskiya abin da ya kamata ku yi kenan ki kama neman taimako fi sabilillahi a tara mijin ki dan abin da za a tara kudin tikiti ne ku biya in ma wata kujerar ki ne mai tsada za ki kai ta kasuwa ki sayar da ita mijin ki ya zo ya miki dan sati ɗaya biya miki alheri wallahi in ba haka ba kuma bai zai yi ba ko ɗaya to kina da dama ki nemi a sauƙaƙe miki ki je ki ci gaba da zaman jira sai dai zaman jiran shi ma ba a san shekara nawa ba kai ki je ma ki ta zawarcin ki share shekara hudun ma har ya gama makarantar ya dawo kuma baki aure ba wataƙila kuma in ya dawo in kin jure shi a mai da auren kin malam mata suna cikin garri Allah ya yi mana. Ku ta hakuri. Ku ta hakuri. Wani malami yace yace ku Allah isa kawai. Allah ya biyo ku kin yace ya ga cutar ta yi yawa da ake wa mata. Na'am. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa wai idan wanda ba musulmi ba ya cuci mutum ranar lahira ya za a yi saboda an ce za a diba a aikin mai kyau a aikin mutum na alkhairi a biya mutum to su kuma da wani aiki za su biya mutum kenan
azaba ne za a yi masa azaba ne duk wanda ya zalunce ka za a yi mai azaba kafiri shi ya bai da wani lada malamun fil akhirati min khalaq dan ka azaba za a yi masa daidai gurgudan cutar da kai da yayi na'am kuma Allah yana iya biyan ka a cikin taskarsa ai tabaraka ta'ala na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da yaron da bai wuce wata bakwai ba sai kuma ta samu wani cikin shine take tambaya za ta iya zubar da cikin tunda bai girma ba kar bai su wahala ita da yaron
ba a zubar da ciki haka kawai mai halatta baki zubar da ciki mai halatta baki zubar sai a je wajen likita a kokanka ta masa cewa gashi kin samu juna biyu kuma a yaron ki watan sa bakwai amma watan bakwai ai ya dan yi kwari ma wala yawa idan zaki iya maleji to ki maleji likita idan baki yan magunguna ya baki shawarwari da abinci cikin da zaki rinka ci da wanda zaki sha zaki iya rike yaron ki normal lafiya lau amma haka kawai aje a shekar likita ya ba da bayani cewa idan aka ci gaba da renon wannan ciki zai iya kashe ki zai iya raba ki da ranki ko za ki galabaita galabaitar da zai illata ki to malamai suka ce ba a renon na ciki a kashe na waje amma don larurar laulayi wannan za ki iya haɗewa a yi laulayi sannan amai don tashin zuciya da hamaimi da maƙaƙi watakila watakila da aka ku daina garajen zubar da ciki watakila ba ku san alherin da yake cikin cikin ba na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce su uku ne a wajen mijin su so sai ya tafiya ta kama shi to da ya dawo wai zai mata kwana ɗaya so sai ya tafi ba gari ɗaya suke da sauran ba sai ya je musu kwana biyu ita kuma rabanta da shi kenan kusan kwana tara kuma ta ce ita ba ta yafa kwanan ba ya kamata a yi
to bayan ta yi hukuncin mala ya za a yi ta yi hukunci a cikin tambayar ta ce ba ta yafa kwana ba mu za mu yi bayanin aikin shari'a yayin da miji ya tafi da matar shi su biyu suka tafi tare to kaga kowace iya kwanakin da suka yi su za su raba kwanaki ne a can suna tare da shi ko baka wani
an yi tafiya da mata ana irga kwanan kenan
za su raba kwanakin su a can da shi da mijin da su wannan kenan idan aka dawo ita kuma sai ya dawo ɗakinta ba za ta ce sai ya mata adadin kwanakin da ya can ba ai saboda su ma suna da hakkin su ko ba ka bane gaddara yanzu idan tana suna zaune tare in kwana bibbi suke ina ce da in ya tafi sai ya kwana hudu ya dawo mata haka ne ko ba ka
haka ne
yawa to wannan shine kawai idan ya dawo zai dawo ɗakin ta ne yayi mata kwanakin ta da wadancan suka cinye a tafiyar shikenan sai kuma a dora normal amma ni ina ba da shawara wa mata irin wannan bin diddigi da kwakwakwakwak da keke da keke ku daina yinsa ba ya jawo muku daraja ba ya jawo muku kima kuma yana tada fitina ne gaskiya kawai miji ya yi tafiya sati ɗaya sati biyu kuma me ya je ba sai an irga kwanaki dalla dalla ai yanzu kwanakin ka kaza sun ci kwanaki kaza ni ma sai ka min kwana kaza saboda man nukishat hisaba uzib ko a kiyama Allah tabaraka wa ta'ala baya bin a manzo Allah ce wanda aka bi shi diddiki ko kaf da kaf sai an kona shi to Allah yana kauda kai akan wasu abubuwan wa yafu an kasir dan haka idan mijinki ya tafiya da yan uwanki sai ki zama mai kawaici in ya dawo dai ya miki an kwanakinki shikenan in kuma tace dole sai Allah safa mata sai Allah safa mata amma dai yana nuna akwai rashin wani sunan shi yarda kuma da rashin jin kai kuma zai iya yiwa ma da ya tafi salin aikin hajji suka je bai yi alaka da su ba babu alaka watakila suka je garin su ta tafi ya raka ta garin su ne to shi yasa wani lokacin ku rinka yin adalci ya tafi da matar amma ba ma hotel ɗaya suke ba ba ma a gida ɗaya suke kawai sai dai kawai dai akwai su privileges akwai su 'yan damammaki idan miji ya ɗauki matarsa ya tafi da ita suna tare da dan a zauna lafiya shi ya fi in ya ga dama zai iya zuwa miki kwanakin gaba ɗaya kullum kuna cikin fada ransa a ɓace ko kula kiwon da zai bai ba dai kwanaki ba ne ya gama miki kwanakin sai ya koma can ɗakin matarsa Allah ya ganar da mu ya ba mu dacewa nan malam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai ya kyautata namiji ya dinga waya ko chatting da 'yan mata a kan gadon matar shi
wannan ba daidai ba ne wannan cin fuska ne kuma yana kawo mace ta raina namiji in namijin da yake hira da 'yan mata a ɗakinsa a gadon matarsa a gaban matarsa lalle ya cika mai cin fuska kuma ya cika mai shiga hakkin matarsa saboda wannan mintunan da kake chatting din mintunan da kake hira da ita wannan mata ai lokacin matarka ce ta gida in za ka hira da wata mata ka bari kafin ka shigo gida akwai ana ɗan yakana ai ana kara haka wasu mazantu da kansu suke gayyato rashin zaman lafiya a cikin gidajensu amma ai musu nasiha su daina yi kuma a nuna musu addini bai yadda da wannan ba wasu kuma suna ganin ba wani abu ba ne su a wajensu amma kuma ba daidai ba ne ai yanzu ko da wasa da wani namiji zai samu matarsa tana hira da wani a gabansa ko tana tattaunawa da wani a gabansa ai wani ma ya kwace ta da mari zai yi zage-zage ya faɗi baƙaƙen maganganu amma abinda su ba sa so a musu kuma su suna yi wasu manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ka rinka lura da abinda kai idan an yi maka ba za ka ji daɗi ba to kar ka yi wa wani na'am
Allah ya saka da alkhairi shirin da ake wai bayan an kammala karatun Fatiha da sura a raka'a biyu ta sallar asuba yake so a faɗa masa me ake karantawa ko shiru kawai ake a ɗan yi shiru
to waɗanda suke yin wannan Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ne suke karantawa addu'a tana nan a cikin littafin Ishmawi mai Ishmawi ya kawo ta idan an yi raka'ar ƙarshe ta asuba kafin a yi rukui to amma bata inganta annabi yana yi ba bai inganta manzon Allah yana wannan shiru bayan sallan raka'a ta ƙarshe ta sallar asuba bai inganta ba so muna ba wa dalibai shawara su daina yin abin da bai tabbata ba a shari'a akwai hadisi tabbatacce da Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama ya kawo shi a cikin Sifatul Nabi yana bayani wani tabi'i ya tambayi babansa sahabi yace kai sallah a bayan Abu Bakar kai sallah a bayan Umar yace a kanu ya kunutu na fi subhi waɗannan manya-manyan mutane suna yin irin kunutun nan na asuba baban nasa sahabin sai shi ya bune inna hamudata ya kai dana ai wannan bakon abu ne kirkirarsa akai sabo ne duk waɗannan da kafa da annabi baya yi abubakar baya yi umar baya yi usman baya duka abu ne sabo wannan hadisi bai inganta ba riwaya bata tabbata akan yin wannan addu'a ba ballantana ka tambaye ni me ake karantawa ka je karanta idan a masallacin unguwarku ana yi to ya ka nemi wani masallacin da ba a yi ka je ka bi sallah na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wai idan za a yi sallar shafa'i da witri a bayyane za a yi karatun kowa boye
kana da zabi karatun shafa'i da witri ko kai a bayyane ko kai a boye kuma kana da ka'ida duk sallar dare ana iya yin karatun a bayyane, nafila ta bayan magariba a iya abuwai a bayyane, ta isha'i ma a bayyane, yamul layl ma a bayyane, kuma kana iya yi a ɓoye. Har ma annabi yake ba da misali da cewa wanda ya yi sallah, wanda ya yi karatu a bayyane kamar wanda ya yi sadaka ne a bayyane, kaga yana da lada. Wanda ya yi karatu a ɓoye kamar wanda ya yi sadaka ne a ɓoye, to ana ganin kamar yin a ɓoye din yana da wata falala ta musamman saboda ikhlasi, musamman idan mutum yana inda wani zai ji shi. Wallahu ta'ala alam. Da haka dai ya halatta guda biyu. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Saurayi ne wai yake son yarinya da aure sai iyayenta suka ce ya jira a yi bincike. To a wajen binciken wai an samu labari mahaifiyar shi tana da maita, amma shi ba shi da matsala. Shine ake tambaya ya lamarin yake a musulunci.
To ita maitar ma ai babu ita a musulunci. Babu ita a musulunci maitar da kuke faɗa din. Wani maye ne, wani yana cin kurwa, wani yana kaza, duk babu shi a musulunci. Maita ba mu san da shi ba, ballanta na mu hana a yi aure saboda shi. Kawai dai akwai wasu suna tsafi, idan an tabbatar mai tsafi ce, to in an tabbatar to ba laifi ba ne idan kun nesantar da ɗanku ya ko ƴarku ta aure, ta yi aure a gidan da yake akwai shirka a ciki, ko wannan kafirce-kafirce a ciki, ba laifi kuka yi ba. Abu na biyu kuma za a iya lura da wani abu guda, idan har ya tabbata yaron baya goyon bayan abin da uwarsa take yi, kuma yaron yana kan aƙida ta tauhidi da sunna, asali ya tashi ya tarar da kansa ne a gidansu ana yi ba wai don yana so ya yadda ba, to irin wannan yana da kyau a aure shi, don saboda ba yi da wani laifi a cikin abin. Idan an ƙi aurensa ba a yi masa adalci ba. Amma wanda ake ganin ba a da tabbas, wataƙila ko yana bin uwar ko yana goyon bayanta, to bai kamata a aure shi ba, don kada a je ya je ya koyi da halinta. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai kullum sai ta yi mafarkin ana saduwa da ita kuma ba ta da aure, wani lokacin ma tana mafarkin wai tana shayar da magi ko kuma yaro, shi ne take so a ba ta shawara ya kamata ta yi.
To muna fatan Allah ya ba ta lafiya. Wanda take da irin wannan mafarki ba ta da lafiya. Duk macen da take mafarkin ana saduwa da ita ba ta da lafiya. Ta samu matsalar aljani, jinnul ashiq ake ce da shi, malaman ruqiyya suke faɗa. Wani aljani ashiqi ne, bala'in son mata shi ne ya aure ta. Kenan aljani ne ya aure ki. Kullun yana ya mai da ke kamar matarsa. To sai ki dage da addu'a. Yawaita karanta suratul baqara kullun inda hali, ki yawaita karanta suratul baqara, falaki da nasi, ayatul kursiyu. Idan mutum zai kwanta bacci ya karanta qul huwallahu kafa uku ya shafa, falaki kafa uku ya shafa, nasi kafa uku ya shafa, ya rufe da ayatul kursiyu. Wannan abu ne mai kyau. Bayan magariba qul huwallahu kafa uku, falaki kafa uku, nasi kafa uku, la ilaha illallah wa la sharika lahu, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قفا قوما هكا باين أصباحي ما سنة أريك أولي دن سورة البقرة ايتا كارن تاتا كل سبو دا النبي ينا چي وادو وان دي ايكي كارن تبقرة كو قرن دا ايكي كارن تبقرة لا يستطيوها البطلة. وانا معلومة يون چيسنا بعد شاورة كما ايتا بقرة ما غني شي دا نوشي سو سيكوا دا فلق ايدا ناسي da ka adage da wannan, sannan ki nemi habbata sau da ki rinka shafa a jikinki inda ki kwanta, da turaren miski shi ma ai karatu, karanta fatiha da yawa da yawa a ciki, ayatul kursi da yawa da yawa a ciki, falaki da nasi da yawa da yawa a ciki, da kuma ainihin sauran addu'o'i da azkar a karanta sai a rinka shafa a za a kwanta bacci. Da ka baki da lafiya ki dage da addu'a. Kuma in matar aure ne ma za ta iya samun matsala, ma mijinta ya ƙaurace mata ko shi ya guje mata, ko shi aljanin ya sa ta guje wa mijin a dole dole. Wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta ne wai baya soke hakkin aure, ta masa magana ya ce wai shi bai da bukata ta sai dai ita ta neme shi so shine abin ya fara damanta take so Malam ya bata shawara
to sai dai a ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mijin ke bude baki ya ce bai da bukata ki wannan fa magana ce mai girman gaske abin da yake nuna bai da bukata ki kinga zai iya rabuwa da ke kenan kullun sannan kuma shi yana ganin watakila ko kina nan ko baki nan zai iya rayuwa to sai ki fara tunani me yake nufi da wannan bai da bukatar ki karfa wutar ya sallame ki to abu na biyu ke ba laifi bane ki neme shi ki neme shi ne kin yi bukata tunda kina da haƙƙi a kansa shi ke kina da bukatar su ke ki neme shi shi bai da bukatar ki baya neman ki amma ke kina da bukatar sa sai ki ce mai gida ni kuma ina da bukatar ka ba komai kije ki neme shi din ke marar da baki da bukatar ki rabu da shi ki shiga dakin ki baccin ki amma an gama ki kawo masa shayin sa da dan maganin sa da zai sha to ki ce Allah ta ce mu kwal lafiya ki dan zubar da shi wata biyu uku haka ki watsa kashin sa ki gani watakila wata ran zai neme ki in kin yi haka baki laifi baki saba wa Allah ba in kuma kin bukace shi ki zai same shi irin waɗannan kalmomi da mazaje suke ga mata bai da kyau kuma babu kuntunta babu kimanta mutum ya bude bakin sa ya ga matarsa ta aure wai bai da bukatar ta in za ta neme shi neme shi kuma amma ba ka da bukatar ta idan ka ji tana neman maza kuma za ka yi kwakwazo idan ka ji wani yana lalata da ita kuma za ka yi fada ku daina irin wannan kuma yanzu irin wannan mutum ya zo ya ga mace haka yanzu mutum shi zai ji aure zai ji dadi idan ya aurar da yarsa silikin sa ya ga yarsa haka akwai wanda zai ji dadin wannan to me yasa abinda ba kwa so a yi muku kuke wa ƴaƴan wasu Allah ya sauke na
Allah ya saka da alkhairi bai wata ruwa ta ce sai mijinta ya ce mata yadda yake ganin yayarsa haka yake kallanta bayan ya fada mata kuma sai ya ce ya saki ta saki uku to bayan yayi sakin kuma sai ya nemi ta dawo ita kuma ta ce masa aure ya kare shi kuma bai yadda ba shine suke neman mafita a wajen malam
wannan matsalar dole sai an je wajen alkali alkali ne zai iya tabbatar da zihari ta yi ko ba zihari ba saboda wani lokacin maganganun ku da kuke kawowa babu tabbas akan an fada ko ba fada ba mu zo mu baki fatawa akan wata magana kuma alhali ba haka ya fada ba ba haka bane ba so ina ganin ko a dauki mijin a je wajen wani malami ko wajen wani alkali sai ayi ajime ya tabbare ne yayi
gaba da gaba
ya tabbatar ya fada to shine sai ai mai hukunci bayan ya sake ki sake uku idan in akan sakin ne yace zai dawo da ke in sake uku lokaci guda ne ya halatta idan kuma ma ba kya so shikenan ki rabu da shi ai kin gama idda ki shikenan ki rabu da shi ba sai kin koma ba amma dai ina ba da shawara ni bazan iya ba da wannan fatawar haka ba saboda ba san me hakikanin abin da ya fada ba aje a samu malami ko aje wajen alkali na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana karama ta yi dauke dauken kudaden mutane abin yana damunta yanzu kuma ba za ta iya tuna na ta daddauka ba na mutane to shine take tambaya yanzu ya za ta
duk wanda ya dauki kayan wani sai kiyasta nawa ya dauka amma ba zai iya ba sai dan lissafa da dan kiyasi ya kwatanta ko yaya dan kwatanta sai ya dauki wannan abin da ya dauka yace ya biya shi idan mutum yana rayu abu na biyu idan bai zai iya yin haka ba to ya je ya samu wanda ya daukan masa kudin ya ga masa cewa da ina yaro na ya dauke dauki na daukan ma kaza da kaza da kaza ina neman yafiya da afuwarka abu na uku lalle ne ta yi kokari ko lalle ne ya yi kokari ya kiyasta abin da ya san ya mai ya dauka ya biya shi ko da ta hanyar sadaka ne sai mutum ya dan kiyasta cewa ga abin da ya dauka sai ya ɗebi kuɗin sai ya kai sai ya sadaka a masallaci in ce wata kila bai haɗu da wanda ya daukan ma wannan ba wannan shine wallahi a'lam
Allah ya saka da alkhairi wannan wai kanwata ce mijinta ya mata saki biyu sai ta dawo gida baban ya ce in ta gama idda ta samu wani mijinta ya aure tunda mijin nata azzalimi ne. To tace kafin wannan sakin ma wai ya sa sakin ta. Sai an masa magana sai ya ce wai ba saki bane. Kuma ita tace sakin ta yake. To ran dai yazo gidan akan amayar da auren mahaifin yace ba za ta koma ba. Ba aure, aure ya kare tunda dama can yayi mata sake-sake kuma yanzu ga wani biyan ya kare. Ita kuma sai ta ce wai sai ta bayyana mijin nata san tafi. Mahaifin yace to shikenan za ta je ta yi zaman sabon Allah kenan ba shi ba ita. Wallahi wai ko hakuri ba ta bashi ba kawai ta yi tafiyar ta.
Na can zamani. Za ta dawo ai wata nana. Wanda ya bata kashi za ta dawo ai. Na farko dai duk namijin da yake da wannan sake-sake saki mata bila adadin. Duk lokacin da waliyai suka gane to su raba aure tsakaninsu. Duk namijin da yake yana saki ba lissafi. Wani fa ni akwai tambayar da aka matacciya take yi ai ta ya suke ta fi so gari ba. Nace Hajiya kuna tare ce ce mallato ya za a yi.
Da'ila.
Shi kawai da an yi masa abu sai ce na sake ki.
To.
Ita kuma ba za ta fita ba. Kawai sai su dawo. Ina jin komai da ta ma baya kawai sai su dawo. Tace ya ita ce wata kuma ce mutum a lissafi dai kai 40. To irin wannan idan an sani alkali sai raba tsakaninsu. Sai ta je ta yi sabon aure a ja masa kunne a hana shi. To in ya tabbata abin da take faɗa. In ya tabbata abin da take faɗa yayi sukin yayi kuma yazo tsara mata wasu guda biyu ta ba aure tsakaninsu. Babu aure tsakaninsu. To tunda kuma ta zabi za ta je ta bi mijinta asa kuma ubanta ya gaya mata za su yi zaman sabon Allah. Zaman zina suke yi. Duk wacce duk matar da mijinta ya sake ta fiye da ka'idar da shari'a ta ce ai komai ta koma suka ci gaba da zama to zaman karuwanci ne ake. Zaman zina ne ake. Zaman zina ne ake. A yanzu Allah ya kawo mu lokacin da akwai wanda ba sa respectin dokar Allah ma akan iya kayyade sakin. Ba sa ma respectin kawai zaman su suke yi. To kaga wannan zaman zina ne. Kuma duk 'ya'yan da suka haifa ba halattattun 'ya'ya ba ne. Saboda ganganci ne suna sane da rena shari'ar Allah. Na'am mana.
Shi saki biyu in aka faɗe shi a kalma ɗaya. Ana ɗaukan shi a biyun ne?
Guda ɗaya ne. Guda ɗaya ne.
To.
Saki biyu a kalma ɗaya. Zance mafi inganci guda ɗaya ne. To amma nan ai ta ce ya yi wasu
dama.
To shi ya sa ya yi wasu. Wataƙila ya manta ma wajen guda 30 ba sani ba.
Allah ya rufa.
Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa ƙannansa ne idan suka yi abin da bai dace ba, ya yi musu faɗa don su gyara sai mahaifiyarsu ta yi masa faɗa a gabansu, ta nuna musu bai isa ya tsawatar ba. Duk suka raina shi. Ya ce yanzu kuma gashi mahaifiyar ta rasu. Ya ce don Allah a ja hankali a kan iyaye masu yin irin haka.
Ba daidai ba ne. Wallahi ba daidai ba ne uwa ta rinƙa goyon bayan 'ya'ya ta sa 'ya'yan su rena 'ya'yansu. Ga abin da ake gudu din nan. Idan kika mutu Hajiya, wannan 'ya'yan nan shi ne ubansu. Wannan 'ya'yan nan shi ne uwarsu. Duk gida mai tarbiya ba a ma bari a kira sunan yaya sai an ce yayawa ne. Duk gida mai tarbiya, duk mace mai tarbiya ba ta barin wato kannen 'ya'yanta ma su rinka kira sunansu sai sun ce yayawa ne. To class of wai har ma a bari yara ƙanana su rena babba. Duk lokacin da aka kawo wannan rashin tarbiya da shagwaba yara aka bari ƙanana suka rena babba, to sai kun girbi abin da kuka aikata na ɓacin rai. Kuma za a wayi gari shi ne zai biya musu kuɗin makaranta, shi zai aurar da su ma. Wannan yayan da kuka bari aka rena shi, shi zai biya musu kuɗin makaranta, shi zai ciyar da su, shi zai ɗauki nauyinsu. To wani abin da mahaifiya ta yi kuskure, Allah ya jiganta, Allah ya yafe mata. Ko kuma ku je ku ci gaba da rena yayanku. Kawai za ku ga illar rena ɗan uwanku. Don ku in ya tashi buƙata ko biyan buƙata za ku gane cewa kun rena shi. Allah ya sauƙi, Allah ya rufa mana asiri.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa menene hukuncin auren wanda ba musulmi ba? Take cewa duk wanda suke son ta gaskiya ba dan Allah ba ne. So shi kuma wannan gaskiya yana son ta san haɗi ne a wajen aikinta. Ta ce ta kai shekara 30, sunan shi Emmanuel. Shi ta ce malam ba yadda
za a yi taure shi me yake nan ban gane wannan ni take tambaya ta aura kafiri
bare ku so da wallahi ta ce wai yan shekara ta 30 kuma wanda duk wanda suke zuwa bai ba san Allah da manzansa suke mata ba shi kuma wannan
Emmanuel dai ya shiga ranta kawai
tace
Emmanuel ya shiga ranta ai wadancan kanda wanda za a yi ta sukin su ne almuhim haramun ne mace musulma ta aure kafiri haramun ne mace musulma ta aure kafiri abu na biyu waɗanda suke son ki dukan su kin ce ba dan Allah bane dukan gaba ɗaya bai zai zama dalili zaki je ki aure arme ba idan Emmanuel yana son ki ya je karɓi kalmar shahada tunda kina son Emmanuel Emmanuel yana son ki to ki kai shi gurin limamin unguwarku ki ba shi kalmar shahada in renin hankali zaki mana wannan tambayar ba zaki kokarin ki musuluntar da shi ba ni wannan wani irin tambaya ne wannan abin da ke tunda yana son ki yana neman ki ba za ki tallata masa addini ba saboda yare yana ki addini ki ne wulakantaccen addini ya ɗebe ki haka he ya je ya tara miki aya biyu uku ya miki shegen duka ya kwashi yayan ya je iridar da su hauka muke za mu baki fatawa ki je ki auni kafiri ku je ki karawa yawan ki karawa kafirai yawan arna bai halatta ba kuma ke in ke musulman kwarai ne ki tallata masa addinin musulunci ki ce ema in kana son aure na ka karbi kalmar shahada ki turo mana shi nan mu ba shi kalmar la ilaha illallah ku je ku yi aurenku amma in bai aure ki ba hirar da kike ma da shi haram ne kike yanzu zancen ma da kike da shi tukun a haram ne kike gina kuma wallahi na miki rantsuwa Allah shaina shaida in muka kika kuskura muka ji labari kin aure wannan Emmanuel din zaki sha mamaki yawa ga lambar waya kinan ka komai da komai da kirabu da shi daga yau kirabu da shi karki kuskura mu sake jin kina alaka da wani Emmanuel sai dai in yazo ya karbi kalmar shahada yawa addinin musulunci ba wasa bane ba haka za ku zo ku zauna kuna musulmi a zuwa ta aure ku je ku tara musu yaya ɗebe yayan musulmi a kai su coci wannan bai da kyau akwai wani kesu da aka kawo mini wata rana irin wannan yarinya irin soyayyar nan na banza na ƙarya na zamani soyayyar ƙarya ta je ta auri wani kirista ta aure shi tana aurarsa su iya tafi da ita garinsu sai da itara mata yaya ya tara yaya ya zo ya faɗi ya mutu ita fa tana sallah a haka shi kuma kafiri don haka ta suka zo gaba ɗaya sai suka kwashe ƴaƴan duka gaba ɗaya inda aka ta rikici suka je suka shiga kotu suna da kuɗi iyayen yaro ita ko iyayenta talakawa ne wai shi ne wai aka ɗebo ta wai aka kawo mana ita wai masallaci wai malam ya kamata ƙungiyar addinin musulunci su yi magana aka na musu fata-fata na ce lokacin da za ku je ku aurar da ita wa kafiri kun tambayi ƙungiyar addinin musulunci sai yanzu da kuka ɗebo matsala kuka san akwai malamai me yasa lokacin da za ku aurar da ƴarku ku kai ta gurin kafiri ba ku zo kuka nema fatawar mu ba sai bayan ya tara mata yaya biyar shida ba wai mu je mu shiga kotu wai ta zuwa wai na ce ni ba da ni za a yi ba dai ku je ku nemi waɗanda za ku je ku nema kuma ki je ki shirya gamuwa da Allah ana irin wannan barnar ba kaɗan ba kurakurai mutane suna ta rashin mutunta addininsu da rashin kula da dokokin Allah kun me da musulunci ya zama wasa haka ake wannan yanzu da yawa da kake ganin wannan tambayar da kake gani wallahi mallam akwai waɗanda soyayya suke tabbatar hankali da kafirai wai ka ji wannan yanzu tana so ta nuna wai duk musulmin da suke neman ta wai ba mutanen kirki bane na banza ne sai Emmanuel to mu ba a wurinmu ba kuma na gaya miki karki kuskure ki aure shi yawa Allah gane da mu namu
auren ma idan an yi
bai ba zaman zina ne yanzu yanzu ma dai Allah ya kiyaye mu je
Allah ya saka da alkhairi wannan bai suke tambaya akan hukuncin saki wanda yake yi bai sai ya ce wai ba da niyyaye ba
ban gane ba
yana yin sakin ne wai sai kuma ya ce wai ba da
to ai mun karanta hadisi manzo Allah ya faɗa salatun jiddun wa hazlun jiddun akwai abubuwa guda uku da manzo Allah ya ce duk abinda mutum ya daidai da gasken ɗinsu gaske ne, wasansu kuma gaske ne. Manzo Allah ce duk wanda ya ce ya bayar da ƴarsa ga wani da aure, to ko da wasa ne ta bayu. Manzo Allah ce duk wanda ya ce ya ƴanta bawansa ko wasa yake masa, kai bawana na ƴanta ka, to hazluhun najiddun, abu na ƙarshe. Manzo Allah ya ce at-talaq, duk wanda ya ce ya bude baki ya ce yana wasa ya ce wa matarsa ya sake ta, to ta saku. Kuma ba zai yi riba shi daga baya ce shi fa da wasa fa yake ba. Irin waɗannan tambayoyi abin da yake nuna injiniya shine mutane suna da jahilci, ba sa zuwa makaranta. Abu na biyu, mutane musulmi ba sa jin wa'azi wasunsu sai jin kiɗa da waka. Yanzu ƴan wa'azukan nan da karantukan nan da ƴan tambayoyi da amsa da ake yi, mutum ya dan zauna ya saurara ma dan ya gane addininsa, ya zama wayayye addini, ba zai yi ba. Wayoyin mutane a cike suke da kaɗe-kaɗe da waka. Zai iya yin awa uku yana jin kiɗa da waka, amma ba zai iya awa ɗaya yana jin wa'azi ba. To shi yasa kake ga mutane suna ta kwaba, suna ta shirme, ga lokaci Allah ya basu amma ba su amfanuwa da shi. Irin wannan ƙaramin abu, mutum wai ya zo kawai ya zo ya sake matarsa, wai ce wai bai yi niyya ba. Wannan jahilin ina ne wannan? Ki tattara kayanki ki fita ki tafi, saki ya sako. Yawwa, in ba an yi haka ba za a yi maganinsa ba, nan gaba ya je sake yin wasa, ba a wasa da saki. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Menene hukuncin wai wanda suka yi zina daga baya kuma suka tuba suka yi aure amma ba su samu wai damar yin istibra'i ba, haka kawai aka yi auren? Yanzu sun shekara ma guda amma ba su samu haihuwa ba.
To, na farko dai a shari'a duk matar da ta je ta kai kanta ta yi lalata da wani, to ba za ta yi aure ba, ba za a daura musu aure ba sai ta yi al'ada. Wasu malaman suka ce al'ada uku, istibra'i jini uku, wasu kuma suka ce jini ɗaya. Amma wannan ra'ayin na istibra'i jini ɗayan shi ya fi inganci. Dole ne sai ta yi jini ɗaya alal aƙalli kafin a ɗaura aure. An yarda sun tuba, Allah ya karɓi tubansu. Amma ko da sun tuba sai an yi jinin nan guda ɗaya. To, ba mamaki su abinda suka ɗauka istibra'i ce an yi jinin nan guda uku. Idan wancan ne fahimtarsu, to suna kan fahimtar da ba ta da inganci in ta yi jini ko da ɗaya ne. Saboda kar mu kashe auren mala, a tambaye ta me take, ko a tambaye shi shirya tambayar me yake nufi da istibra'i, me ya fahimta. Alƙali ta yi jini dai, ko matar za a tambaya ita ce me yin jinin. Wance kafin a ɗora muku aure da wani yau kin yi jini guda ɗaya? Eh, ni na yi jini guda ɗaya amma ban yi biyu ban yi uku ba. To auren su yana nan. Idan ku ko jini ɗaya ba su yi ba, suna cikin jinan nan suka je suka yi aure, to an ɗaura aure ne akan ba a yi idda ba, ba a yi istibra'i ba, auren bai yi ba. Don haka abin da za su yi shikenan, sai a ta yi jini guda ɗaya a gidan mijin yanzu, sai a kira mutum biyu uku a sake sabon ɗaurin aure, shikenan ya ɗan ba ta ɗan abin da zai ba ta sadaki. Shikenan a rufe asiri, ba sai an taru a masallaci ba. Wannan shine abin da ya fi kwanciyar hankali. Amma dai a tambaye ta aji kafin a kai ga wannan.
Ai, ina ga in ita ce cimin ta, ita wallahi ba za ta iya jira a jinin nan ba.
Eh?
Eh, ita ba ta iya zama ba namiji wai, ba za ta iya ba.
Wato kaga tana sanama kenan.
Ware kuwa.
Shikenan. Ni dai na faɗa abin da Allah ya sanar da ni. In ta je gaban Allah ta gaya masa,
Allah ya saka da alkhairi.
Wato ina ga mutane ma akwai raina shari'a wallahi. Yanzu Allah ya kafa doka, shari'ar Allah. Mutum ya ce wai shi ba zai iya ba. To ni yanzu nan da aka rubuta mun takarda, me yake so in faɗa?
Auren da masu aiki a ji ai gobe ba.
Ai, ganganci ne ma wannan. Mu je.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa wai dan Allah menene ake nufi da bin iyaye? Wai yin biyayya da kuɗi, a basu kuɗi shine kaɗai biyayya? Yace dan Allah ayi nasiha akan iyaye masu wanda ba sa mutunta ƴaƴansa matalauta, ya ce wai wanda ba su da kuɗi.
Daga cikin bin iyaye, babban abin da ake nufi da biyayya shine wato ta'atuhuma, yi musu da'a fima amara, a cikin abin da suka ba da umarni, duk abin da iyaye suka ba suka ce a yi musu idan ana da iko. Kuma shari'a ta ba da dama duk abin da aka umarce ka isi in za ka iya. Ko babanka ne ko mamanka suka ce maka wani abu, sai in za ka iya yi. amma idan ba za ka iya yi ba sai ka ba su hakuri ka ce wallahi ba za ka iya ba. Babanka ya ce dole duk wata sai ka rinka ba shi 50,000 sai kuma 30 ne kake samu. Ya cinye albashin har da bashin 20,000. To anan gurin sai ka ce masa baka da hali za ka ba shi 10,000 ko za ka ba shi 5,000 kai ma za ka yi 'yan bukatunka. To idan baka ba shi kuɗi anan ba za a ce ba kai mai da'a ba, amma bin ba da kuɗin kuma yana cikin da'a kuma kawai don ta ce Allah ya saka mata
ya mata duka. To har suka fito waje dai ita kuma sai ta zage shi. So ta ce ta yi kuskuren zagin, ta san ta yi kuskure. To ta ce ya ce ta tafi gida ya kulle gidan, yanzu ya hana ta ɗaukan kayanta. Babanta ya kira shi a waya ya ki ɗauka, kuma har yau bai kira ba. Shine take so don Allah mallam ya bata shawara abin da ya kamata ta yi.
To wannan dai laifuffuka ne guda biyu, fadan mutum biyu ne, ke kina da laifi shi yana da laifi. Abu na farko dai ina so ka fahimta, kullum ina faɗa cewa duk lokacin da namiji ya jefa wa matarsa tuhuma, to wala Allah din akwai wani alama na haka. Yanzu kaga ta rubuto tambaya ba za ta faɗa laifinta ba. Yawan mata an su rubuto tambaya fa ba sa faɗa laifinsu. Yanzu haka yarinyar nan yar chatting ce, yar TikTok ce, kullum waya da ɗauke-ɗauken hotuna ne, ba mamaki. Kuma ba mamaki min namijin ya ɗan ga wannan abin da yake gaya mata ɗin ne, tana tura hotunan jikinta wa mata wa maza. Dan kuwa akwai matan da suna ɗaukan hoton kansu su tura wa maza, amma ke banda ke tunda kin ce ba ki yi. Amma dai yawanci in ka ga bera yana zagayawa a wuri, to akwai abin da zai ɗauka ne. Na ɗaya kenan. Na biyu da kike ce Allah zai saka miki tunda kin san ba ki yi, ba ki laifi ba. Ba laifi in an yi wa mutum abin da ba hakkinsa ba ne, sai Allah ya saka mai. Sai dai su fa mazan wannan zamani, duk wanda ya ce miji ba ni sunan shi, idan kika yi wa miji laifi ya magana kika ce Allah ya saka miki, to su fa suna ɗaukan abin zagi ne. A al'adar Bahaushe idan wani ya ma wani abu kace Allah ya saka mu, shi a ransa zai ji kamar ka zage shi ne. To shi ne ya daga hannu ya baki kashi. Amma faɗin Allah ya saka miki ɗin da kin bari kin faɗa a sujjada da sai ta fi tasiri, bai ji ba, kuma Allah zai saka miki ɗin. To amma yanzu kin faɗa a fili kuma an miki sakayyar duka kafin Allah ya miki taki sakayyar a kiyama, kin sha duka ke sha gashi da kika dagu, kuma kika zo kika ji haushi kika yi zagi, kika zagi miji, to anan ke ma kika zo da laifi. Na farko bai kamata ki ce Allah ya saka miki a gaban shi ba, dan Allah ke so ya saka miki, to dole sai mijin ya ji. A'a. Sannan na biyu, me yasa zaki zagi mijinki? Ai ba daidai bane mace ta zagi mijinta. Kai kowane gama garin mutum ai ba a zagin sa. Ballantana ki bude baki ki zagi mai gidanki. Tabbas kin aikata laifi, kuma naji dadi a cikin tambayan kin ce kin yi laifi. To ya fike ta ne?
Sare bata ce ba, bai bai sake ta ba.
To duk da haka wannan yana nuna yana son matarsa ne. Duk namijin da kaga ya sallami mata ko ya kori mata yace ta tafi gidansu, kuma ya kula gida ya ki a bari a ɗaukan kaya, to ai yana son ta ne
gaskiya.
Da baya son ki tuntun zai ce zai yi zagi zagi ya ce ki zo ki kwashi kayanki,
ya sake mu
ki zo ki kwashi kayanki, da baya son ki zai faɗi haka. To amma tunda ya ki abin nan a ɗebi kayan ku yi hakuri, ni shawara ta tunda shawara ka neme ni, ki dan jira ki je ki huce ke ma ki sace shi ma ya huce, ki rinka dan tura mai text na soyayya da kauna. Allah ya saka maka da alkhairi, wallahi mun yi kuskure, ina neman afuwarka. Ni tunda ka tafi ma tunaninka nake ta yi da tunanin yara, kai hakuri ba komai, insha Allah ba za a maimaita wannan ba. Sannan kuma ki daina abin da kike yi yake zarginki. Na gaya maka ina maimaita maka, akwai matan auren da ba sa kiyaye dokar aure a yau, kullum mace waya, kullum idan ta waya. Wani yana zargin matarsa yana cewa wai ke kullun kallon waya kullun. Malam mazaje yawanci wasu ba sa samun lokacin matansu. In dai macen ka matarka tana da babbar waya, in musamman irin wayoyin nan naku na zamani wannan me ake iPhone ne ko iWatch ce da sauransu wallahi mata suna da fitina wallahi kullun waya ba sa kula da yara kullun waya ba sa karatun Qur'ani kullun waya in an ba su aiki namiji ba sa yi shayi za ta dafa maka da waya a hannunta tana leke leke to kuma yanzu mata zuwa suke su kwalliya su shiga gaban madubi su dauki hoton kansu yi rawa duk gidan da ba addini mijin da bai da tarbiya matarsa za ta yi haka da haka wannan matar sai an dada bincikanta wala Allah tana da wannan dabi'ar na ta dau hoto ta yada a social media shi yasa mijin yake cewa kina yada hoton ki wa maza dan haka ke ma ba kyale ki zamu yi ba in kin san kina yake ji tsoron Allah kuma lalle Allah bai zai kyale ki ba Allah gane da mu na mana
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su bi ne a wajen mijin su ita ce amarya to yana da zuciya idan suka samu matsala da uwar gidan sai dinga sa ta ayyuka kamar girki ruwan wanka saboda idan ita ya sa ta wancan din ba za ta yi ba to shine take tambaya idan ita ma ba ta yi ba sai ta mata fada shine take tambaya ta daina yi ko ta ci gaba
mata kenan to hallaka shi za ku yi eh wancan matar ta hada masa zafi ta guje shi ta ki ta bi umarnin sa ke kuma da yake da ke auro ke ina ce ke kan duk wata mata ta biyu ban auro ta dai dan ta taimako ba duk da ba kwa san fadin wannan kalmar duk mace ta biyu fa ki sani he da aka aure ta farko aka karo ki yo ai da mai ya aure ki ne saboda contingency kuke cewa ko bi
da lafiya
contingency ko emergency ne
contingency
wai me bambanci emergency da contingency ne ga turanci ne ga
emergency ai emergency ne contingency kuma in wani yayi failing
to kaga to duk da kar a zo a fassara kar a ya ce mallan ya ce mata ta bi ta uku contingency ne ba haka nake so na ce kai amma dai daga cikin ma'anar mata ta bi da uku wallahi akwai contingency kuma duk wanda miji ku tambaye shi kuji to yaya zai aure ki wacce ta bata masa rai ta bakanta masa rai ya dawo dakin ki ya saki wai menene take cewa wai
girki da bayi
girki to idan baki masa me zaki wannan ba daidai bane dole ki sai kin yi ai yanzu matarsa guda daya kawai tunda wacce ta kike mai da'a anan ne zaki samu matsayi baiwar Allah anan ne zaki samu soyayyar mijinki baiwar Allah anan ne zai gane cewa ke mai ladabi da biyayya ne ki hada aikin gaba daya ki je ki tai matukar zaki iya yi amma yanzu waccar ba ta yi ba kuma ke ma baki ba irin abin da mata suke hadawa maza zafi ka je can kun yi fada da ita ka zo nan ita ma ta yanka ma bala'i
ina ga kubara na girkin ta bane ita take magana
mallam kubara na girkin ta ai ana cikin fushi ne shi miji ina ruwansa da wani ranar girki ne wai matarsa ne kawai
amma mallam ita wancan sai a barta kawai ta dinga bata rai
ni ne nace a barta
sai ta ma abokan ta gaskiya
yauwa
ni
sai a barta ba amma
sai ta ta bata rai ita wannan ta yi ta aiki ita ba ita ma a kamata a mata nasiha
ga mallam ka san me yasa take bata ran
to in sun yi fada ne
to me yasa waye mai laifi yanzu ka sani mijin ne mai laifin ko ita ne
to ba za a sani
ba goyen bayan ta nake ba ta kyauta ba uwar gidanki da ta yi fada da mai gidanta amma ba za mu dauki laifi dari bisa dari mu dora mata saboda ba mu san me dalilin
shi ne mai zuciyar sun ce mijin
shine mai zuciyar mafadaci ko to tunda uwar gidan tana da zuciya ke mijin yana da zuciya ke kuma ki zama ruwan sanyi da nan ne zaki samu gwamnati a gidan gidan zai dawo hannunki ba nan gaba kadan wani sirri ne nake baki da ki je ki aiki yawo ki je ki aiki kai ko ana zaman lafiya ma mutum ya halatta ya zo ya sa wata mata sa aiki ko da ba ranar girkin ta ba
yawa
kwarai kuwa kar wata mace wai ta ce wai sai ranar girkin ta mai gidan ta zai sa ta aiki a'a ai tunda aka daura aure ke matarsa sai matarsa ne idan baki da lafiya sai ranar girkin ki ne zai kai ki asibiti
gaskiya
idan larura ta same ki sai ranar girkin ki zai miki me yasa ba ku aunawa ne kuna dubawa na'am mallam
Allah ya saka da alkhairi. Wai idan aure ya mutu, waye fa dacewa ya rike yara? Shi wannan mahaifin ya ce sai an bashi. Ita kuma ta ce ba za ta bada ba. Saboda yara ne kanana, waye kamata ya rike wa yara?
To, akwai hadisi ingantacce da Imam Daraqutni ya fitar da shi a cikin sunan dinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace almar'atu ahqu bi waladiha ma lam tatazawwaj mace ita ta fi cancantar ta rike danta matakar ba ta yi aure ba. Kenan anan shi ne wata mata ce kamar yadda riwayar ta kawo, wata mata ce ta kawo ƙara irin wannan. An yi saki sun rabu da miji, ana rikici a kan ɗagaban annabi. Sai manzo Allah ya ce ya yi hukunci ya ce mace ta ɗauki ɗanta. Amma fa in ba ta yi aure ba. Idan ta yi aure ta wannan haƙƙi na riƙe da ba, idan ba za a ɗauki ɗanka a kai shi gidan wani ba. Ina fata nan, da haka ko dai ɗa ya dawo gurin ubansa ko ya dawo gurin dangin uwa, ko ya gure dawo dangin uba. A wajen riƙe ɗa dangin uwa su suka fi kusanci su riƙe ɗa, ba ana nufin ƙarfi ba kuma. In ƙarfin dangantaka ne dangin uwa sun fi. Amma min babin tausayi da hanana da jin ƙai, kamar gidan uwa sun fi kula da me, sun fi kula da ƴaƴa, ɓangaren uwa sama da ɓangaren uba. Imam Shafi'i Allah ya masa rahama shi ma yana kan wannan ra'ayi, yana kan wannan fahimta cewa mace ita ta fi cancantar ta riƙe ɗanta kafin ta yi aure. Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama ya yi magana akan wannan hadisin, ya ce wa hadal hadisi ya dullo, wannan hadisin yana nuni akan cewa mace ce take da cikakken ƴanci ta riƙe ɗanta bayan aure ya mutu idan an samu rabuwar aure. Yace wa hada ma la yu'rafu fihi nizaa, wannan abu ne da babu amma san jayayya ma akai ba. Ibn Qayyim yace a lokacin su ba a san jayayya ba, kawai mace kullun ita take rike danta. Kuma wannan hukuncin shine Umar ibn Khattab yayi hukunci a lokacin mulkin sa, idan an yi aure an samu jayayya, mace ce take rike danta. Kuma duk kotuna na musulunci akan haka suke tafiya, mace idan an rabu ita take rike danta ko diyarta. Amma akwai sharuɗa kafin mace ta rike wannan. Malamai suka yi sharhin hadisin suka ce labuda an takuna muslima dayyina, ta zama mai addini, musulma kuma mai addini. To idan har mai gida ya lura cewa matarsa da ya sake ta ba ta da addini, to zai iya rike ɗansa, saboda ba za kuma a bari ta lalata addinin yaron ba. Ko kuma aka fi samu mace ba ta da kamewa mai bin maza, ko tana wasarere da tarbiyyar yara, ko ba ta kai su makaranta, ko ba ta kula da lafiyarsu. Irin waɗannan matsaloli da miji yake da dalilai, to in an je kotu sai ya gabatar da su alƙali kuma ya ɗauki ɗansu ya bashi. Amma in dai da zaman lafiya tana da addini, tana da mutunci, tana kamewa, ya ɗauki nauyin ciyar da yaronsa da magani yaro da abincin yaro da kuɗin makarantar yaro da komai, tunda kai ka haife shi naka ne, a barwa uwa ta ci gaba da ainihin wato riƙewa. To shi ma wannan sharaɗi na biyu, sai in yaro ne ƙarami. Amma idan yaro ya kawo mu mayyazi haka ya ɗan yi wayo, to ana iya ba wa yaro zaɓi. In yaro ya ɗan girma haka, to sai a ba shi zaɓi. Saboda akwai hadisi ingantacce, inna annabiyya sallallahu alaihi wasallam khayyara gulaman baina ummihi wa abihi. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi da aka kawo rikici tsakanin uwa da uba, waye zai ɗauki ɗa, to yaron da yake ya kai mumayyiz ne, sai manzon Allah ya ce zaɓi ɗaya a cikinsu. To wani lokacin sai alƙali ya bada dama ya ce yaro ya bi. To amma dai yawanci injiniya yaran yanzu ɗinnan fa inda za a ba su zaɓi fa uwarsu za su bi. Wasu musamman idan ƙanana ne, wasu kuma za su bi ubansu idan uwar ba ta da kirki. Don haka asali dai mace ita ce za ta riƙe ‘ya’yanta idan ba ta yi aure ba, sai dai inda wasu matsaloli, to wannan kuma sai a je gurin alƙali ko a je wajen malamin addini ya fitar da hukunci sai miji ya ɗauki ‘ya’yansa. Na'am malam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan suke cewa mutum ne yana da mata huɗu da yara goma, yana da gidaje guda uku, sai ya ɗau gida guda ɗaya ya ba wa yaron babban ne ko ɗaya daga ciki ya ba sa kyauta, sauran taran kuma bai ba su ba. To baban ya rasu yanzu, to wanda aka ba gidan sai ya ce gida fa nashi ne, kuma ya ce yana da gado ma a sauran gidaje guda biyar shine ake neman fatawar malam
to na farko dai Allah ya ji kan wannan uba yayi kuskure yayi laifi haram ne haram an ji ku haram ne uba ya ware ɗansa guda ɗaya a cikin ƴaƴansa guda kaza ya bashi wani kyauta ko gida ko mota ko jari a kasuwa ko wani haram ne iyaye ku ji da kyau irin wannan case din ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani sahabi ya dauki wata gona ya ba wa ɗaya daga cikin ƴaƴansa sai yazo wajen uwar yaron yake cewa ki shaida a cikin ƴaƴana wasu wani na ba wa wani gona hadisin Bukhari da Muslim suka ruwaito shi yana nan cikin Umdatul Ahkam matan nan sahabiyyar nan take cewa ka sanar da manzon Allah cewa ka dauki gona guda ka ba wa wani cikin ƴaƴanka yace a'a sai ta ce to ni ina ba da shawara ka tafi gurin manzon Allah ka sanar da shi cewa ka ba da gona guda wa wani daga cikin ƴaƴanka kai tsaye da ƙarfin gwiwa yana ganin cewa ma ya kamata a ba shi tukuici a yaba masa yace ya rasulullah na ware ɗana da cikin ƴaƴana na ba shi gona manzon Allah yace da shi a kulla waladika nahaltahu yanzu kowane ɗaya a cikin ƴaƴanka ka ba shi gona sai yace a yace wannan kaɗai na ware na ba shi gona manzon Allah yace tashi ka tafi ka bani guri fa inni la ashhadu ala jawrin ni bana yin shaida akan zalunci a wata riwaya annabi yace fa ashhadu ala hadha ghairi ka je wajen wani ka ya maka shaida ni dai ba ni ba daga nan malamai suka bi da hukunci ba a ware wani da ko dan biyayyansa ba a ware wani da ko dan an fi son sa ko dan an fi son uwarsa a ware to ta dukiya ta uba dukiyar uba ta yaya ne gaba daya yanzu irin abin da ake kawai sai a dauki gida a ba wani cikin yara a'a wallahi sai dai ya saya ko dai a ba shi ba shi ko a sai mota a ba wani shi sauran kuma a kyale su wannan duka bai halatta ba kuskure ne muna fatan mutane kuma iyaye za su yi kokari su kiyaye to yanzu ya za a yi wannan kyautar ba ta yi ba gida ku cire shi ku tsunduma shi cikin gado ku gaya wa yaro ya yadda a je a yi wa ubansa azaba ranar tashi alkiyama akan wannan gida ya ci gidan babanka ya yi kuskure ba za ka neman masa sauki a wajen Allah ba ka mayar da wannan gida gida ba naka ba ne don babanka ya yi hukunci ne akan kuskure kuma idan ka ci gaba da riƙe wannan gida ka tabbatar ka jawo babanka sai an mai azaba saboda ya yi zalunci tsakanin ƴaƴan shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan haka abin da ya fi dacewa a maida wannan gida cikin kayan gado sai a raba musu equally kowa a bashi ya kwashi rabansa abin da ya kamata a yi kenan idan kuma ya ki yarda shikenan za a iya kai shi kotu alƙali na shari'a ya yi masa hukunci wallahi wala
ya ma ki yarda ai ya ce shi sai an ma raba gadan da shi raguwar ma da ya rabu
su kai shi kotu
takaddun mai suna hannun shi
ko a kotu tafi karfinsa in dai alƙalin shari'a ne in dai alƙalin shari'a ne ba zai zartar da wannan hukuncin ba dan shi kansa uban an zalunce shi dan ba a nuna masa tausayi ba
a Najeriya ba ne
yawa
lasa akwai shari'a kwatta
to in babu sai su tambayi malaman addinin musulunci za su gaya musu wani malami na musulunci zai musu gani na'am
Allah ya saka da alkhairi wai aure aka yi miji yana Saudiya matar tana nan Najeriya sai ta same shi a cikin Saudiya shine ake tambaya auren yake so da wai akwai wata fatawa da suka ji kamar kun bayar a wani gari ne ko a Nasarawa ne ta rikita su dai mutane sun ta bugowa suna bayani kamar auren internet wai auren online aure ne aka daura dai ba su haɗu ba so
to ai ba a faɗa abin da na faɗa ba ni bayanin da na yi cewa ne daga cikin abubuwan da mutane yau suke a wannan zamani na rashin mutunta aure da rashin kimanta aure mutum bai ga mace ba bata gan shi ba a hoto kawai kawai su je su daura aure babu kima a ciki abu na biyu ba a tuntubi iyaye ba
a ba wannan okay ba shi ba
ni ina bayanin ni bayanin
okay.
abin da ne
okay
da auren da aka je aka daura babu wali a ciki bai yi ba
eh wannan ba shi
yawa saboda an hadu a waya kawai aka je na aure ki da ba akwai wanda aka faɗa kawai kawai kamar da wasa ke nawa ne sadakin kaza ne ba ni kaza kawai tura mata shi shikenan yace kawai ta zama wai matarsa
okay
jahilci da mutane suke a duniyar nan mallan ciwon ya isa dan haka amma misalin dan ta ganshi watakila ko ta ganshi ta waya din ya ganta iyaye sun je sun yi magana ya tura iyayensa ita ma ta tura nasu aure yayi mana
yawa
eh aure yayi ba mu taba cewa bai yi ba amma dai babu kimantawa a ciki sai dai larura watakila amma ya kamata ya taso ai yazo ya ganta ita ma ta ganshi kuma yawanci irin wannan ana zuwa a samu akasi me dalili ana bada hoton ƙarya kuma yanzu mutum in yana so zai waya da yarinya zai iya waya da ita wallahi ya ga kamar ga yadda take ta mai da kanta kamar baturiya kuma bakakirin take ta mai da kanta mai fasali kuma mata da fasali daga idan har iyaye sun zauna da waliyai an bada sadaki da komai ya halatta in ko ba su yi ba to magana tana nan aure babu shi nan
Allah ya saka da alkhairi wai wata nurse ce tana da ƙwarewa aiki a harkar yara so da aka haifi yaro to an daure cibiyar da zari haka sai ta canza akwai wani clip wani abu na roba haka sai ta sa a cibiyar yaran to ya akai sai abin ya cire daga baya har jini ya ta zuba yaran da ya mutu shine ake tambaya za ta yi kafara sannan ita ne duk da haka akwai lokacin da wani mara lafiya ana sa mai abinci ta hanci ana sa masa kunu ne ko wani abu sai ta zo tana haka dai za ta sa ya ki shiga shi wata a gefe mai jinyar tashi take ce mata ai ga yadda ake yi sai ta karba ta matsa abin haka da karfi yana fita kuwa sai jini ya fara zubowa shi ma dai mutumin ya rasu shine ake tambaya su biyu ne za su yi kafara ko yaya da wancan da wannan duk dai ita ce
to abu na farko dai shine duk abin da likita yazo yana yi wa mara lafiya da sunan taimako ko ba shi magani sai Allah ya kawo ajalinsa ba za a ce likita ya kafara ba misali mutum bai da lafiya yana da ciwon suga ko hawan jini likita yana kan bashi magani sai ya mutu ba likita ya kashe shi ba ajalinsa ne an fahimci wannan a gane cewar in dai likita ne yake ba mutum magani yana kulawa da shi ya mutu to ba za a ce dan saboda likita ne yake masa magani ko yake masa aiki ya mutu likita sai aka fara ba in haka ne duk likitocin da suke tiyata ko suke operation za su yi ta kafara kullun kenan saboda mutuwar mara lafiya to amma abinda malamai suke faɗa shine duk likita da yana yi wa wani aiki sai aka samu mutuwa to ba a tabbatar wa da likita ya kashe mara lafiya su ƴan uwansa likitoci ko hukumar lafiya ita ce za ta ba da sakamako cewa ɗaya kenan idan ba aikin ta bane kina unguwar zoma ko kina mai shara ko kina wata abu nan ba aiki ke wani ba likita bane ba ke aka ce ki ba ki kai to wannan qatlul khata ne sai sun yi kafara ina bari in gwada miki ga yadda kai ta je ta danna masa ta kashe yaro to ita ce za ta yi kafara shi ma kuma ba kisan ganganci bane dan ba ta yi niyyar kashe shi ba a irin waɗannan matsalolin suna faruwa da yawa akwai buƙatar dole malaman addini a rinka sa su a cikin waɗannan al'amura da suke faruwa a harkoki na lafiyar mutane da asibitoci gaskiya sannan kuma wannan yana nuna mana wasarairi da rayukan mutane da ake yi haka kurin mai shara ta zo ta ce za ta karbi mai shara a asibiti ta zo ta ce za ta daura wa mutum ruwa yanzu ka san akwai asibitocin da masu gadi ne akwai guraren da masu mai gadi fa sai a daura wa mara lafiya ruwa ni na gama duci na gaskiya tafiya zan yi kai wane idan yayi ka cire masa wannan ai ganganci ne wallahi da wasa da rayukan mutane kuma yawanci ba wai suna yi ne da ilimin hukumar asibitin ba ha inci ne irin na malam Bahaushe ba fulata ne kawai an daura masa ruwa ruwan nan ba zai kare ba sai 12 da rabi shi kuma lokacin tashin 12 ne da kawai sai nada jakarta ta tafi da Allah idan lokacin ruwan nan ya kai karfe kaza ka je ka cire masa ya je fuske ko kuma ya je bacci ya kama shi bai cire masa ruwan ba wani abu ya zo ya faru ko kuma daura ruwa akwai likitocin bakin titi akwai yan chemist ba likitoci bane in banda ma tsabar rashin kulawar gwamnati ba da wasa da rayukan mutane ba wai kawai yanzu fa kowa sai ya bude chemist kawai yana sayarwa yanzu nan din da nake maka fata wannan ina bada fatoyi abun nan in naga dama gobe sai ka gani a chemist wallahi in dai a Najeriya ne kwarai kuwa in na bude zuwa a kimala sai ka bude chemist alhamdulillah kuma ni ba tarihi ban taba zuwa na je ne na karanta pharmacy ba ban iya karatun rubutun likitoci ba rubutun likita ba karamin dan boko ya iya karanta shi ba dan likitoci yawanci wani yace a likitoci yawanci ba su iya rubutu ba in ji wani da fada ba ni na fada ba yace watsatsale ne rubutun su to kuma ilimi ne a gaggauce ce far sun rubuta amma wanda ya karanta ya sani to saboda kasar babu gwamnati mai karfi da take kula da hukukun mutane in ma akwai ta ina fadin wannan dan su yi kokari su ji tsoron Allah su gyara mulki ba wasa bane ba kowa yazo ya bude chemist kawai mai chemist kawai sai yazo ya shimfa da gado fa kawai yana daura mutane ruwa da kazo kana mika kana sanyi yake damun ka sai ya ce kwanta a daura maka ruwa zazzabi ne ya jonte ne ya kama ka to wata kila kuma matsala a daura mai ruwa bane ba wannan sanannen abu ne a kasar nan sai dai mu ki gaskiya sai dai mu ki fada ba a mutunta harkar lafiya da yawa a kasar nan wasu da yawa ana kashe su wallahi ba a sani ba kawai duk wanda yazo da abin da ba nasa ba wallahi sai Allah ya kama shi kuma duk wanda yazo ya shiga harkar da ba ilimin sa ba wallahi tallahi Allah shine shaida wallahi sai yazo daga ra'ib kuma Allah bai kyale shi ba haka kika haka kada gani chemist ana ta budewa ba kawai wani fukanin kanin matarsa ma zai dauko shi kai na bude kemin zo karige mun kawai abin da ya dame shi kudi to wanda bai je makaranta ba ya za a yi gane karatun rubutun likita sannan ya za a yi kawai duk wanda ya zo ya ci wani din ya zo wallahi malam mutanen mu kawai cewa zai yace cewa zai kuma kowane mai kemis for doctor ne haka ake a kasar sai a ce doctor sai ya na'am wani ma dan rigima har zuwa ake kira ta abin likitocin nan kuma ko ina bai je ba ko health technology bai ba wannan bai da kyau wallahi ina fadin wannan ne saboda ina kishin al'umma ta ina kuma kishin kasa ta an ci gaba a duniya amma mu muna mai da kanmu baya sai kamata a bar wanda ba su da ilimi ba su zo suna shiga cikin harkar nan to wata ne taje irin wannan kawai taje ta bude kemis ita ma taje ta danna wa wata ruwa bayan ya kare ta da afkawa abun sai yake ta multiply yana ta karuwa ciwo yana ta karuwa ta samu matsala to dai wannan aiki ita gaskiya yafi karfinta kawai abinda za a yi a kai shi ana zuwa likita ya duba ya ce wa ya sa wannan ruwan ba su ma san wani irin nau'in ruwa ne ya kamata su saka ba fa aka danna mata kafin a karban mamacin ta mutu sai likita ya ce to ni kun kashe shi dan wannan ruwan da aka sa ba ya kamata bai kamata a sa musu kaza ba kuma lita kaza kamata a sa kuma zuwa malam dai nan abubuwan a dainayi yanzu wannan tambayan da kai aka kashe dan mutane yanzu wannan ilimi ne kuma daidai ne ya kamata a hukunta su wallahi a dau mataki a kansu Allah ya gyara mana na'am malam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su bi ne a wajen mijin su to wai idan uwar gidan ba ta nan koda ita amaryar ta jiye wajen sa ba zai mu'amala aure da ita ba sai dai yace ko ta nema ba zai ba sai yace wai dan Allah ta yi hakuri ha umra ma dai suka ya tafi da uwar gidan ta je umra shi yana zaune a garin amma kimimi yake ya alaka aure da ita wai sai idan ta dawo ne kuma sai ya neme ta shine take tambaya ita ma za ta iya kaurace masa
wannan fahimtar ta kuskure ne ba daidai bane ai ba a rabon kwana idan mutum baya nan duk macen da sai tafiya ta bar gidan miji rabon kwanan ta ya fadi ai duk macen da ta kama hanya ta tafi ba ta nan to wacce take cikin gida ita ta ci kwana haka idan miji ba ni sunan shi yazo ya raba miki kwana yar uwarki ba ta nan wannan ya shiga kinki
shi ba raban kwanan yake ba fa
a to idan ba raban kwana ai kai ce idan ba ta nan
eh sai in ba ta nan ne
to gaba ɗaya ma kenan alaƙar dinawa
eh alaƙa dinawa
yake subhanallah wannan ba daidai bane kuskure ne yayi mummunan fahimta ne ta nemi malamin addini ta hada shi da shi ai masa bayani ba daidai bane kuskure ne abu na biyu maganar kaurace masa inda bai da bukatar ki to me amfani ki je wajen sa
to idan ta dawo din ne
idan ta dawo a ba daidai bane yayi kuskure ke ma zaki zo ki kuskure wannan ba daidai bane kuskure ne a je a samu malamai da suke kusa da ku ko a kira malami a waya a gaya masa dan aiwa mai gidanki bayani wata kila tsoron Allah ya sa yake yin haka da tunanin cewa yana ga kare shiga haki na'am amma fa ba daidai yake ba
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa shekara uku yana soyayya da wata yarinya yana da niyyar aurenta so ya gabatar da ita iya daga iyayenta iyayen shi sai suka ce za a yi bincike a kanta to wai sai aka samu labari mahaifin yarinyar ba mutumin kirki bane yana da dabi'ar neman maza to yanzu sun nuna rashin goyen bayan su to shine yake neman shawaran malam a wannan lamari ya halatta a hana shi auren yarinyar saboda abinda mahaifinta yake aikatawa yace kuma yanzu bai san ma ya zai fada mata ba ba zai iya ga mata wannan magana ba kuma za ta ga kamar da ya yaudare ta ne yanzu ya zai
to na farko dai shine ku samari mayara matasa ya kamata ku sani cewa iyayenku ku suna da haƙƙi su muku zaɓin surukan da za ku aura uba da uwa suna da haƙƙin su yi wa ƴaƴansu zaɓin wani gida za a je a samu musu jikoki gaskiya dan haka idan aka samu gidan da yake bai da tarihi mai kyau tarbiya kai tsaye uba yana da dama ya hana ka kai auren nan kuma wannan lokaci bai zama yaudara ba sai a yi mata bayani a ce ranke dade ki hakuri iyaye sun yi bincike an samu mahaifinki yana da yar matsaloli na tabiyar kaza da kaza kawai a gaya mata ko a yi mata jirwaye da kaman wanka idan kai wa iyayenka da saboda gidan yana da kyau a shari'a mutum ya zabar wa kansa gida mai kyau mai tarbiya mai addini kamar yadda malamai suke faɗa don akwai abin da malamai suka ce sai ka bincike halin uba kafin shi wa halin uwa idan za ka yi aure har ma wasu suka ce ma a bincika shin uban nan ma yarinyar nan ubanta yana zuwa jami'i ubanta yana kiyamul laili ubanta yana azumin nafila akwai malaman da suka faɗi wannan uwarta tana da mutunci uwarta tana bin mai gidan uwarta tana kula da dokar aure duk wannan akwai shi a shari'a to ya mutum zai zo ya tafi neman aure ko da yarinyar ita mutum mai kirki ne amma iyayenta suna da mummunar tarbiya idan iyayenka suka hana ba su yi laifi ba janibi na biyu idan kuma kai ka auri yarinyar a haka tunda ita ba ita take yin laifin ba a ra'ayinka a shari'a musulunci ba haram ba ne an sani ko ana fahimta idan muka duba janibin yarinyar ya yarda da yarinyar mai tarbiya ne shi kuma ya ga yana son ta haka din zai aure ta kasancewar ba laifinta bane laifin ubanta ne tunda matarka ne wannan kuma in ka je ka aure ta ba za a ce ka aikata haramun ba amma dai ka bi iyayenka yana da kyau ka kula da abin da suka gaya maka saboda ba daɗi ne a zo a ce an zo surukanka an ce ga yanda ɗabi'ar surukanka suke ba daɗi wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ne zai ƙara aure alhalin ita ma baya biya mata buƙatunta kuma baya sauke mata hakinta na aure wai kullun sai ya dinga nuna mata cewa wacce zai aura din ta fita komai da komai tace tun ba ta cin zafin hakan har yanzu ya sa mata tsanar yarinyar kuma ta yi tunanin idan ta amince zai dinga ganin mutuncinta kuma ya dinga biya mata buƙatunta to yanzu dai ji take kamar ta haƙura da shi shekarar su biyar da aure shine take neman shawaran malam
na farko dai gaskiya ba daidai bane cin mutunci ne kuma shiga haƙƙi ne a namiji ya zo yana neman wata da aure yana zagin matarsa da yake tare da ita wai ka bude baki ka ce wai ai a matar da kake nema ta biyo wai ta fi ta farkon da komai da komai wannan ba daidai bane kaddara ma ta fita ai ba sai ka gaya mata ba cin fuska ne wannan kuma ba daidai bane mijinki ya yi kuskure kuma abin da yayi ba daidai bane dole kuma ke a matsayinki na yar adam ki jikin tsani matar saboda matar da za ta zo ta yaye miki gwamnatin ki matar da za ta zo ta cutar da ke ta kwace miki miji ki wayi gari ma tukila ki zama mai gadin yaya ne kawai ai dole ki ji bakin santa ai dole ki ji bacin rai dole ki ji damuwa ina so ka gane wani abu guda akwai wani abu da ɗabi'ar dan adam ne ba za ka iya hana shi ba yanzu misalin ka bata wa mutum rai ka ce kuma kar ka yadda kai fushi ba zai yi ba kai wa mutum abin da yake ba daidai ba kuma ka ce a kare dan haka ba za mu hana ki fushi ba yawwa ba za mu hana ki fushi ba dan da ba dan mutum yana fushi ba ai ba zai iya mai da martani in an masa ba daidai ba bai kyauta ba mijinki abin da ya aikata kuskure ya kuma yi laifi amma ni shawarar da nake baki kar ki bari yarinyar da bata zo ba ta kore ki a gidan mijinki na aure wataƙila in ta zo din ma ba zaman lafiya za su yi ba gidan zai dawo hannunki ki ci gaba da jurewa ki ci gaba da gaya masa ya daina miki abin da yake gaya miki ki ce ka daina wulaƙanta ni akwai wani kes da aka kawo mini kwanan nan shi ma ita yarinyar ta ce mijin yana ta faɗa ai baya son bata tana da bala'in kishi sai na ce kina da kishi me yasa ke ta ce eh wallahi malam body shaming ɗina ke body shaming shi ne miji ya kalli mace ya ce busasshiya kawai body shaming dubanki baki da kaza a jikinki body shaming yana duba gangan jikinta yana kunyata ta da shi baki da kiba ko kibanki yayi yawa ko kina da manyan abu kaza ko yatsinki ba su da kyau ko kuma bakinki kaza ne ko body shaming ta ce malam yaya za a yi yana tare da ni ya aure ni yana body shaming dina kuma ya je ya ɗauko mini wata yana nuna ban da komai ta ce me amfanin zama da shi ta ce daga nan na ji ya fita a raina ni ma tunda Allah ya yi ni haka Allah ya yi ni ya zo yake wulaƙanta ni ni ba ƙazanta nake masa ba ni ba in biyayya nake masa ba a haka ya ganni ina siririyar ya aure ni a kai kai ganni dan me zai zo na body shaming dina saboda ya samu wata budurwa da yana ganin tafi ne wata halitta ta ce ba zan zauna da shi ba na gaji da shi ni ma kamar yadda ke body shaming dina ni ma ba na son sa ni ban ce bai da kyau ba kuma ni ban ce bai da kaza ba ta ce ba zan zauna da shi ba shi kadai ne namiji kai ya ce eh ya san yayi na ce to dan me san zaka yi to maza suna wannan kuskuren haka kurin da mutum ya fita yana neman wata budurwa ya ganta a titi ya zauna body shaming matarsa yana wulaƙanta ta yana tozarta ta to wannan din ma kaga irin abin da yake faɗa kenan suna zaman sun shekaru da 'yan ƴaƴansu ya gama cin moriyarta an gama buga ganga za a fasa ta kenan kaga nan ba daidai bane an sha mangoro an tsotse zakinsa za a wullar da ba wannan wallansa ba daidai bane kuskure ne amma shawara ta ke dan ƙara hakuri kar ki bari ta kore ki a gidanki bata zo ba raunin yayi yawa gwanda ki bari in an zo auren ku buga kin gane ki ci gaba da kwalliya da gyaran jiki da rike mijinki yana miki wulaƙancin ki sha kukanki amma ki biyayya in Allah ya sa da ke ce a sama wataƙila gidan ya dawo hannunki ina jiya miki tsoro saboda in kin zo kin kashe auren kin tafi kuma ya auro ta zo ta wulaƙanta yayanki daga baya ki zo kina buga waya ki ce ke gwanda ma fa ki koma a haka din ku je to a gwanda ya ɗauko ta ku buga sosai Allah ya mana afuwa ba fa cewa nai ku buga ku faɗa ba ka fahimta yawwa kai nake nufi
na fahimta
to yawwa mu je
Allah ya saka da alkhairi wannan suke cewa wai menene hukuncin auren wanda aka haifa ba ta hanyar aure ba
ba laifi za a yi auren sa shine da Bahaushe yake cewa wai shege ko to na farko dai shi malamai suna cewa me laifin sa shi mutum ne kawai ya waye gari ya ganshi a duniya da aka bincika sai aka ga da uwarsa ubansa sun yi lalata ne aka aure shi aka haife shi shi a karan kansa bai da laifi sai dai malaman fiqh suna cewa yana da karancin daraja a cikin mutane saboda me saboda hanyar da ya fito ba hanya ce amintacciya shari'a ba amma wanda yake dan shege in yayi sallah Allah zai karba amma wasu abuwa masu muhimmanci masu daraja shari'a ba a nada shi kamar limanci ko alƙalanci malamai suka ce ba za a nada shi ba saboda wani abu ne mai kima da daraja amma a karan kansa ya halatta aure shi to idan ba aure shi ba shi sai zauna bai aure ba
ko mace ko namiji duka
ko mace ko namiji duka ba su da laifi ai kawai mutum ya tarar da kansa yanzu wani kes da aka kawo mini kai abin tausayi inna lillahi wa inna ilaihi mukan faɗi irin wannan ne saboda iyaye su kiyaye mutunci malam wata yarinya ce malam mai addini Allah ya sa tana da addini ta haddace Qur'ani ta yi karatu ta yi komai amma kawai tashi tai ta ganta a hannun uwarta tai uwarta ta gaya mata wai uban ta ki fada hankalinta ya tashi kuma wannan abin ga hijabi ga niqabi ga mutunci ga komai amma wallahi malam da an zo auren ta sai a tafi ka san makota kuma malam makota kan yanzu akwai mun afirci da alaji ya zo da mota sai ya ce alaji na gajiya lafiya kalau alhamdulillah ya to ya kokari alaji ya kasuwa dai alaji to sannu dai alhamdulillah alaji wajen wance ka zo ne eh wallahi alhamdulillah muke tana nan ne ko ba ta nan alhamdulillah tana nan tana zuwa alaji ka dai san ba ta da uba ko sai alaji me kace sai ba ta da uba makoci ne zai fito ya gulmata wannan ya gama biyan bukatar sa fuf sai ya tafi alaji da yazo ya bada dan kudin zancen sa bai dai kara dawowa ba yanzu irin wannan dan me yasa mace za ta je ta lalata ta zo ta haifi ayya su zo su gagara urwa wani shi kuma malamin islamiya ne ma ya haddace yana limanci ma hadda limanci yayi uwarsa ta gaya masa ina uban shi yaro ya haddace Qur'ani yana da nauyi a cikin mutane amma fa bai san uban sa yace umma ki dubi bai Allah ni ina ne kauyen mu ne kam ku ringa jin wannan abun fa saboda me dan ku gane illar zina dan ku gane illar mutum ya je ya lalata da mace ya samar da da ko diya ka jefa danka cikin bala'i bayan ka mutu yace hajiya dan Allah ina ne kauyen mu ni in ubana ma ya mutu ina so in ga kannan ubana ba amsa ya buga malam matan nan yace shi a cikin gari yake shi a wani kauye shi a wani local gamma yake saboda yace yayi girman da dole yana so ya ga dangin ubansa malam ka duba amfanin auren musulunci at least mutun zai sha'awar ya ga su waye dangin ubansa abun alfahari ne mutun ya ga waye ƴan uwan iyayensa mata ta gagara daga ƙarshe wani makoci ya kira shi yace kai wani kaga kai mutumin kirki ne ba za mu boye maka ba mun ji abin da yake faruwa ka daina bata kanka lokaci gaskiya mahaifiyarka lokacin tana yarinta ta danyo ƴan wasanni haka yace ban gane wasanni ba yace a dai ta dai wasanni ce gaskiya ta dan bu maza a dan lokacin ne ma dai aka samu kuskure aka same ka wayyo Allah ya zai yanzu waye ta cuce shi uwar da kamata ku daina yi zina bai da kyau maza ku daina yi zina bai da kyau Allah ya rufa asiri na malam
ya halatta kenan an zo neman aure mace ta fada
me ba
namiji ya fada ya ce shi bai da uba ko ka aboyi sai daga baya saboda wata ta ce daga baya da aka sani sai mijin ya sallame ta
to wallahi ya danganta wani lokacin rashin fadan akwai maslaha amfani saboda in za su yi ta fadan kuma ba za fa su aure ba amma akwai wanda zai shahada ya aure ta haka wannan yafi kwanciyar hankali in dai wani zai samu ya aure ta haka yafi kwanciyar hankali to amma idan zai bayu da in tana ta fadan kuma ba za ta aure ba ita boye ai maslaha ce a karamin kala da sa zauna ba ta yi auren ba
gaskiya
sai ta boye ba sai ta fada ba a je a ci gaba idan abun ya bayyana a san yadda za a yi shi amma wannan ka san kullum za ka bada fatawa kana duba maslaha da mafsada menene amfani menene cutarwa na farko dai in ba ta fada din ba aka yi auren ai auren yayi ba sharadi bane ba dole bane idan zaka aure yarinya sai ka san ubanta sai ka ganshi ka sani kuma ba aka ce in baka san shi ba auren bai yi ba amma dai yana da kyau ka sani yana complementary ko baka bane ba kafance ni to amma idan ya zama rashin fadan zai sa a scaling a wuce da sauran su kuma babu wata damuwa shikenan sai a san dabara da za a yi daga baya maslaha ce idan kuma fadan shine yafi sai ta fada din wallahi alam Allah kare mu
amin Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da saurayi shekarar su 7 kuma yana da aure amma har yanzu bai turo gidansa ba kullun sai ya ce wani abu yake jira kuma matar shi kullun cikin kiranta take tana zaginta
dan ciya gari
cewa sai ta ga yadda za a aure mijin
ah
to yanzu ta samu wani mijin da yake son ta kuma a shirye yake su yi aure amma wancan yana cewa inda ya tauru inda ya har ta auri wannan bai yafe ba kuma ta ci amanar shi
kada Allah ya sa ya yafe kaji ko kada Allah ya sa ya yafe wannan wani irin mutum ne wannan mara imani mara tausayi
kuma hakkin sa sai ya bi ta
me hakki zaman da suke na halal ne shekara 7 kana neman yarinya hauka ne ka ga ya mata tai maza maza daura musu aure da wannan wanda ya bayyana
take tana ji ba
isha yawa tai maza maza ki ga ya masa karka yafe
shikenan
karka yafe duk abin da ya baki ai halal ne duk abin da ya dauka ya baki malamai suka ce duk wanda yazo yana neman yarinya mace ya dauki wani abu ya bata a lokacin da ya bata ai halal ta karba ta ji ko dan haka ba wani haki baiwa ce ke da zai zauna da ke shekara 7 matarsa tana zagin ki tana cewa a ga yadda za a yi auren sannan shi kuma matsoraci matsolo yana cewa wai wani abu abin da yake jira kurin sakaci ne bai zai iya auren ba ki zauna kina zama bauta in kika bari ma kika bata lokaci ke ma kin zama susu Allah ya rufa miki asiri maza 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 ki kike auren ki ke masa bai bai kawai tabbi
Allah ya saka da alkai
ka fa gaya mata fa
za ta ji insha Allah mutum ne yake da aure sai ya fada wa mahaifiyarsa zai kara wani auren sai ta sa da hankali har ta sa da ya fasa bayan an sa rana
to ita hajiya ina ruwan ta za ta da hankali kisha za a mata
lokaci ya tankaro to shi kuma kawai sai ya auren sa a sirri har tsawon shekara 3 ba wanda ya sani amaryar da rana yake zuwa wajenta ita kuma ta yarda da haka to yanzu gaskiya tana so a fito fili a yi bayani
a fasa kwai
shi kuma yaki to shine
jama'a na farko dai auren ya halatta
to
duk wanda yake da buƙatar aure aka hana shi kuma ya ga yana da buƙata yaje auren sa dama ai shi namiji ai waliyin kansa ne zai zo a karba auren sa da kanshi duk wanda aka takure shi kuma ya ga yana buƙata da yaje zauna ya barna yaje yayi auren sa aure daram da kam yana nan halal abu na biyu shi da mun rabon kwana ko ai da rana ko da daddare dade ne ai duk abin da kika zaba kawai dai an san mabit a shari'a ana cewa kwana 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 saboda al'ada an ga an sani an ce mutum ya kwana a gidan matarsa ya kwana daga yamma zuwa dare da sauransu to amma kin sani yana da larura yana da uzurin uwarsa ba ta so kuma kika yarda kuka yi shekaru yana zuwa da rana kullun baya zuwa da daddare yana zuwa gurin waccan ba matarsa yake jin tsoro ba uwarsa yake jin tsoro da kin ci gaba da yin hakuri aure halal ne babu wata damuwa idan kuma kin damu sai an fasa to za a iya fasawa kuma tukila auren ki ya fashe dan ba mamaki uwar sai ta kashe auren to sai ki zaba ko dai a fasa auren ki ya fashe ya watse uwarsa ta sa a kore ki shikenan ki je ki kama zaman zawarci ko kuma ki ci gaba da hakuri har zuwa lokacin da zai sha hankalin uwarsa ko kuma ku nemi manya ku yi musu magana ku yi kewaye ku gaya wa manya ku ce aje a samu uwarsa a taushe ta aure fa an riga an yi watakila mahar an haihu an tara yaya
shekara uku
to aje a bata hakuri ko kuma ke ki je ki fasa kwan ki je ki gaida uwarsa amma in za ki tafi ki tafi da dafaffun kajinki farfesun kaji da biredi dima irin na 3,000 din nan in Allah ya sa da kika dira a gidan nan kika sauka kika gaishe ta kika bata wannan musamman inda wata yar atamfa kina da shi ko in mai cin goro ne ki hada mata ki mata abun arziki ki ce na gaishe ki mama ina gaji a lafiya lafiya alhamdulillah nazo ne gaishe ki ni matar wance ne sarkarki ce ta gama zage zagenta kuma in kin tafi ta cinye gajinta wataƙila ki samu sauki amma dai ya rage gare ki mijinki yayi iya kokarin sa dan kada ya saba uwarsa a zahiri ta samu bacin rai ya je wannan aure ya halatta wallahi wallahi
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wai menene hukuncin kallon wrestling
me wrestling
wrestling kamar kokawa ce dai ake yi
ta ba an faɗi kalma ta turanci akaram kallon a rinka faɗa saboda ba kowa ne anan da yake bin me yake gane turanci
ba
yes kokawa yawa malamai sun yi magana akan irin wannan wasanni kokawa dambe waye waye da sauransu asali wasa na motsa jiki ya halatta yanzu ni da kai mu ci zamu yi wasan kokawa ya halatta wasan dambe na motsa jiki wannan ya halatta wasan tsalle ya halatta zamu yi kwallo ball dan mu motsa jiki mu motsa gabakuwa mu duk wannan ya halatta wasan gudu wannan duk ya halatta wasanni waɗanda babu saban Allah a cikin halal ne to idan aka dauki wrestling a matsayin wasa ma'ana kokawa a matsayin wasa kawai kuma wasa ne ba laifi mutum zai iya kalla tunda wasa ne kawai babu wani abu na haramci a ciki amma duk wani wasa irin wannan sun kafa sharuɗa malamai yaushe yake zama haram na farko idan akwai tsareci lalle idan wrestling ko kawai nan ana akwai bayyana tsareci cibiya tana bayyana cinya na bayyana haram ne a kalla na biyu idan akwai gambling akwai caca a ciki wrestling din da aka yi ta dan caca ana so wane ka da wane ya ci shi ma haramun ne a karba a kalla na uku suka ce idan wrestling din akwai zai tada fada na tsakanin kungiya da kungiya an kada na wannan waɗannan ba su yarda ba za a yi fada shi ma haramun ne na hudu suka ce idan yana shiga cikin lokacin sallah ba sa sallah akan lokaci ko mai kallon bai sallah ba saboda kallon wannan abin shi ma haram ne na biyar suka ce idan zai kawo fada tsakanin kabilu ko gari ko club da club wannan duk haram ne kenan waɗannan abubuwa guda biyar da sauran makamantansu da yawa har na shida ma suka ce idan akwai cakuɗaɗɗe ne a tsakanin maza da mata a wurin shi ma nan haram ne kenan ba ita ko kawai ce haram ba ba ƙwallon ne haram ba ba kuma damben ne haram ba waɗannan abubuwan da suka abaibaye ta an gane ko suka lullube ta shi ne yake haramta wannan rastil ɗin kuma haka za ka iya ɗauka shi a dukkan wasanni gaba ɗaya Allah ya gane da nuna mu
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa saurayinta yana yawan kawo mata maganar matarsa yana ce masa ta masa abu kaza ta masa abu kaza to ita ma sai take tunanin idan sun yi aure zai dinga wannan abin amma har ce mata yake shi fa ba zai in an yi auren wai ba zai dinga zuwa yana fada ba har cewa yake dai baya samun gamsuwa da sauransu to shine take tambaya kuma tana son shi gaskiya shine take tambaya
mai to na farko dai shawara ga su mazaje duk namijin da yazo yana neman zai ƙara aure don Allah ku daina zuwa kuna dauko aibun tsofaffin matan ku kuna gaya wa sababbin matan ku daina yi duk wanda kuma yake son zaman lafiya a cikin ƙarin aurensa matukar yana dauko aibun wata mata yana gaya wa sabuwar mata to ba za ta taba shigowa gidan nan ta ga darajar matarka ta farko ba kuma ana so in ta shigo gidan nan ta ga kimar matarka ta farko uwar yayanka amma ka gama yi wa matarka ta farko tsiraici ka watse ta ka duk ka kore ta ba ta da alheri amma kuma kana zaune da ita baka sake ta ba wannan kuma zai sa maka ita yarinyar da kake nema ta gane cewa kai makareccin mutum ne kuma baka da amana amma wasu wai daga cikin dalilin da za su je su nemi aure shine sai sun zagi uwar gidansu sai sun zagi matar wannan tunawa kai asiri ana kallonka za a ce ashe kai zaman banza ma da zaman wahala kake ma baka ma jin dadi a gidanka kawai zaka ƙara aure ke dan me yasa zaka ƙara aure ra'ayina ne kawai ina so ne in ƙara aure wani lokacin ma abinda ake kwaba ake ni ina zaman lafiya da matata kuma alhamdulillah tana mun ladabi da biyayya shari'a ce tace na ƙara aure zan ƙara aure ko da tana da laifi ka suturta ta saboda ai ba a so ka zo kana bayyana laifin wani kuskure ne ba daidai bane da haka duk yarinyar da ta zo za ta aure wani miji mai mita to ki tabbatar mitan da yayi akan wata sai yayi akan ki duk macen da ta zo za ta aure miji mai mita namiji mai mita mai dauko laifuffukan wata mata yana gaya wata to tabbas wannan halin sa ne dabi'a sa ne kuma lalle sai ya ji ya zage ki kuma bayan ya aure ki yanzu ya za ta yi tunda kina son sa ki nuna masa malamai sun yi magana akan wannan abun haram ne bai halatta ba na farko dai cin nama ne giba ne yi da wani ne yaya zai zo kullun a zancen ku yana zagin ba ni sunan shi yana zagin uwar gidansa dan me yasa zai zo ya wannan haram ne ko ba a ce komai ba ma haram yake aikatawa kuma ke kin san irin soyayyar da yake kafin ya aure uwar gidan ke da yanzu ke wannan soyayyar da yake da kyautar ilimi bai kai rabin nan uwar gidan ba amma ita ma yazo yana zaginta da haka lalle zai miki wannan da haka ki nuna masa abin haram ne ba daidai bane ya yadda ya karbi kuskuren sa to shikenan wallahi ban sani bane insha Allah zan gyara kaza kaza ki je ki aure mijinki Allah ya zaunar da ku lafiya amma in kin ga bai daina ba to ya dai rage gare ki in kin ga zaki iya zuwa ki yi hakuri a haka ya aure ki yana zuwa yana watsa ki a wani guri babu damuwa insha Allah ra'ayinki ne zaki yi Allahu a'lam na
wai hacce mata yake wai in yana mu'amala aure da uwar gidan wai ita yake tunawa
inna lillahi wa inna dan Allah ka ji irin wannan abu dan Allah wannan wani irin sharbici ne da wannan kan ji da Allah wannan
kidan ya sami yadda
ka ji da Allah yanzu wannan mai amfani irin waɗannan dan Allah wallahi taka masa burki ki daina bari yana ga miki wannan maganganu na rashin tarbiya in ji da wasu ƙarya suke yi kawai yana so ya farauce ta ne ai wai ka san ni abin da yake damuna wallahi mamakin da yake wani in yaje gaban mace he kidi me ya tauka in mutum ya je yana neman yarinya ya ta rashin hankali ba daidai bane ba kima bane kuma wannan rage nauyinka ne a matsayinka na namiji kana mai da kanka kamar karami ba daidai bane kuskure ne Allah ya sa ya gyara ki faɗakar da shi tunda dai na muje
Allah ya sa ka alƙari wannan take cewa yaron ta ya rasu yana da shekara uku a duniya to wai sanda aka haife shi tace ba ta da komai to shine take tambaya yanzu za ta iya ko yanka ba a masa ba shine take tambaya yanzu za ta iya masa wannan yankan da bai ba ya rasu yanzu
a tunda baya nan mai yanka zaki masa an shari'a ba ta dora miki ba sai dai ke mai wata sadaka jariya Allah ya kai shi Allah ya kai masa duk da cewa bai da wani zanibi a tattare da shi karami ne yana karkashin kulawar Annabi Ibrahim insha Allah ita addu'a Allah ya hada ku aljanna da shi na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su biyu ne a wajen mijinsu to sun yi tafiya tare ranar da ya bar gidanta to idan zai dawo to gidanta ya kamata ya zo sai ta yi magana sai ya ce a wai inda ya ga dama zai sauka to maza suna da wannan abin dama wai in suka yi tafiya sun dawo sai su ce wai in dai sun dawo inda suka ga dama za su
sauka to ai zalunci zai shiga haka ai wannan abu ne sananne ai wanda ba a yi da ita ai za a cuce ta ina magana inda ka ga dama mun sha faɗa muna cewa rabon kwana fa a hannun mata yake ba a hannun maza yake ba mata ne suke zama su kasafta kwana yau miji yana ɗakin wance yau miji yana ɗakin wance kun ga kowa ba za ta bar hakkin ta ba za a yi rabon nan na daidai za a yi gaya maka wallahi ba wacce za ta yadda ta saki hakkin ta sabiyar da shi to ina ruwan namiji na zuwa ka kai kanka malam duk lokacin da namiji yake sakacin nuna zubuti shi ɗakin wance ai shi wance yake zuwa to kimarsa sauka take a wajen mazansa matansa da haka idan yazo zai dawo abinda ya fi dacewa shine wanda bai da zalunci wacce ce take kan duty ya dawo kanta kurum wacce ce take kan duty idan haka ne in zai tafi amma yayin zabo wacce yake so ya tafi da ita kenan
ya dorawa za a yi
dorawa ake in ya dawo wance na tafi na barki kene zaki hau duty ki dauka ki ci gaba da shi kenan da yawa maza muna gaya muku duk wanda bai san ka'idar ƙara aure ba kare ƙara aure da yawa maza muna sanar da ku duk wanda bai karanta shari'a akan adalci da zalunci na aurace ya ba kare ya wasa wajen zuwa yaje ya ƙara aure dan kada auren sai kai shi wuta na'am
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa take cewa shekarar ta 12 da mijinta. To kwanakin baya wai yake fada mata irin dai wancan idan yana mu'amala aure da ita wai sai yayi tunanin wata budurwa sai yake samun gamsuwa. Tace ta sha kama shi yana chat na batsa da ita. Tun ba su fi shekara ɗaya da aure ba. Ta ranar da yayi wannan magana tace ta ji ta tsane shi. Idan yana kusa da ita kunci take ji ta fi samun nutsuwa idan baya gidan
dole dole
duk lokacin zai duk lokacin da zai kusance ta zuciyar ta zafi take
dole ore kuwa
to
aji za ta kamar jaka ce ita ne ta kamar jaka
to saboda haka shi ma tace idan ya neme ta ba ta jin komai yanzu ai kullun
shi yake cutar da ita
wai shine wai wai Allah zai isar masa wai yake cewa
Allah sai Allah ya fara kone shi kurmus kurmus a cikin wuta kurmus ai ta mai kokari tana bashi kanta tana bashi wannan dama ta mai kokari nayi bayani akan wannan kuma zan da dame mai ta irin wannan wulakanci ba wulakancin da ya wuce wannan ka gaya wa mace wai kace wai lokacin da kake alaka da ita sai ka tuna wata kake jin dadi kuma anan gurin in ta dauki mataki da abinda ta ga za ta kare mutuncin ta bata yi laifi ba saboda ba iya tuzar tarwa ka tuzar ai ita ba baiwa bace mace malam ba baiwa bace sai ka je ka bi wacce kake tunanin nata Allah ya sauki koda irin wannan abun ya faru miji da zai yadda matarsa ta ce lokacin da yake alakar aure da ita tana tuna tsohon saurayinta ne akwai a cikin ku to me yasa ba za ku yadda da wannan ba za ku rinka gaya wa ƴaƴan
mu yadda iyalansa sosai kawai idan an kawo magana sai dai ya shiru to abin yana damun su yace uwar gidan ce kawai ta fuskance shi sauran matan suna tunanin wai suna cewa baya ba su kulawa tunda baya hira da su shi kanshi abin yana damun sa shine yake tambayar malam me kamata yi shi irin ba mai irin maganar nan ba
to duk wata mace idan za ta auri mutum fa ya kamata ta san dabi'arsa mu anan a fatawa da karatu muna iya ba mutum shawara ya gyara wani hali da yake aikatawa amma mutumin da ya zama dabi'arsa ce jibilla sai haka Allah ya yi shi bara baka iya gyara shi ba dabi'a akwai mutumin da shi baya son surutu dabi'a akwai wanda kuma ko aku bai kai surutu ba wallahi mala in ka zauna da wani ji za kai kunnin ka yana ciwo saboda zai ta maka ko full stop wani baya yi rakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak suna da wahalan sha'ani ba su da dadin zama to ya kamata mutum yayi kokari kar ya zama mai yawan surutu dan annabi ya magana akan masu yawan surutu as-sarsaruna al-mutafahiquna al-mutashaddiqun akwai sifa ta ɗan wuta akan wannan dabi'ar dan haka malamai suke yaban mai karancin magana shine yafi alkhairi to wannan sun aure mijin su ba mai surutu ba sai ku hakuri da shi haka haka Allah ya yi shi kiji ki kama karatun Qur'ani da salatin annabi to amma inji ne a cikin tambayar me yasa ita uwar gida shi ita yake surutun da ita
ba wai yake ita kadai ce ta fahimce shi ba ta complain ita
okay sauran ba su gane ba to sannan kuma shi ma ya laifi ya kamata musu bayani ya ce shi fa halittar sa ne baya iya surutu wala wani za ka ga duk yanda zaka yi duk yanda zaka yi wallahi bai iya surutu ba in ma zaka ja shi da magana shi baya iya magana dabi'a ne wani kuma da mun baka gayyato shi ma zai ta maka zai ta zubo maka da abin da ka nema da abin da bai ka magana kamar yadda malamai suke ce akwai wanda maganar da ya kamata a yi ta a wata daya in Allah ya sa da in kuka zauna a awa biyu zai iya zube maka ita zancen wata daya zai zuba maka shi a awa daya to kaga wannan aib da ka yanzu mai magani ya musu bayanin cewa ga yanda yake abu na bitin da ya riga ya aure sun zurma ya yi kokari ya ga ya dan kwatanta haka ya dan yunkura wanda baya iya tashi ya kon yunkura tashi to wannan zai dan yaye musu damuwa kuma za su so su hira da mijinsu wallahi alam
to masu sauraro duka anan muka zo karshen shirin muna godiya ga wanda suka dauki wannan shiri kai tsaye
akwai Salis Muhammad Nasir Taraba da Lukman Bello Nawaila da kuma Ahmad Ibrahim Muhammad. Muna godiya ga wanda yake editing wannan tambayoyi, Malam Abdullahi da kuma Malama Hafsat wacce take debo tambayoyin group tana turowa. Akwai masu addu'o'i, akwai wacce tace tana neman addu'a malam rashin aure shekarar ta 20 da mutuwa aure.
To Ubangiji Allah ya aurar da ita, ya ba ta mijin aure. Duka ƴaƴan musulmi, ƴaƴan mu gaba ɗaya Allah ya ba su mazaje na ƙwarai da za su aure su.
Akwai wacce kuma ita ma tana da yara guda biyu suna fama da laulayi. Akwai wacce ita ma
da wasu lafiya.
Aurenta ne za a ɗaura. An ce ko ta mutu wai sai ta zauna, ko mutuwa za ta yi sai ta zauna a auren.
Subhanallah.
Za a mata dai auren dole take faɗa don Allah malam ya sa.
To duk wanda za a yi mata auren dole idan ba alheri ba ne, Allah ya wargaza abin. Kada Allah ya biya musu buƙatarsu. Ku ji abin da na ce, dole kuma ba alheri ba ne gare ta, Allah ya rusa abinta ta addu'a. Kada Allah ya ba da nasara akan wannan abin. Sai ta addu'a, ko mu ma muna mata addu'a. Idan kuma alheri ne, ko da ita ba ta so Allah ya mayar mata shi, ta ga tana son sa kuma samu zaman lafiya. Kuma iyaye su sani cewa auren dole bai halatta ba. Na'am.
Na ta commentin da Allah malam ya sa da addu'a. Sannan akwai wanda suke, akwai number da ake samun malam muna sanar da ita ranar Asabar, musamman 'yan kasashen waje. Akwai Imo app, mutum zai downloading Imo app ranar Asabar karfe 9 na dare. Za a iya samun malam kai tsaye, sai a yi kokari a takaita tambayoyin saboda mutanen suna da yawa. A number +234 98077 354 karfe 9 ranar Asabar, duk ranar Asabar insha Allah za a dinga samun malam akan wannan kai tsaye. To malam
da dare
9 na dare insha Allah.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.